بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Litinin 22 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437, daidai da 25 ga watan June shekarar miladiya ta 2016. 27 ga watan June shekara ta 2016, wannan shine kaset na 81 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam al-Thani, Allah madauki sarki ya gafarta mishi. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ibadojinsa da rayuwarsa da al'amuran da ya gabatar na zaman gida da yaki da tafiya da ainihin abin da suka shafi ibadoji da duk wani abu da ke da alaka da rayuwa ko manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Babu shakka malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziya saboda wannan babban aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin ne alhalin yana halin tafiya a kasar Makka, inda yaje aikin haji daga kasar Dimashq Sham. Allah ya saka mashi alkhairi. Mun fara karatu a darasin baya dangane da faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi qira'atil qur'ani wastima'ihi wa khushu'ihi wa bukaihi inda qira'atihi واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. gaba dake bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da karanta alqur'ani da sauraron alqur'ani mai girma da natsuwa wajen karanta shi da yin kuka wajen karatun alqur'ani mai girma da ainihin wato kokarin kyautata sauti wajen karatun alqur'ani mai girma da abubuwan dake biye da haka. Mun fara jin bayanai daga wannan babban malami, zamu tashi inda yake cewa wa kana yuhibbu an yasma alqur'ana min ghairihi. Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana kaunar ya dinga sauraron wani yana karanta masa alqur'ani. Wa amara Abdullah ibn Mas'ud faqara alaihi wa huwa yasma'u. Wata rana ma ya umarci sahabi Abdullah dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya karanta mishi alqur'ani shi kuma ya saurara. Wa khasha'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama li sama'il qur'ani minhu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya natsu sakamakon wannan saurare da yayi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud, hatta zarafat aynahu, har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kuka, idanuwansa suka zubar da hawaye saboda dadin karatun da kuma ainihin wato firgita da yayi sakamakon ayoyin da shi Abdullahi dan Mas'ud ya karanta. Wannan hadisi ne da ƴan uwa dalibai sun san shi, hadisi daga cikin littafin al-Imam al-Bukhari, wanda Bukhari ya kawo shi karkashin babun da yake cewa babu man ahabba an yastami' al-Qur'ana min ghairihi. Haka Bukhari ya kawo shi, babun falalar da ke cikin mutumin da ya kaunaci ya ji karatun al-Qur'ani daga waninsa. A can cikin kitabu Fadailul Qur'an Bukhari ya kawo wannan hadisi, Ibn Hajar ya mai sharhi ya fitar da fawaid game da haka, cewa wannan ita ce asalin sunna ta alqira'atu al-sheikh, masu koyan karatu su dinga karantawa malamansu, suna ard suna gabatar da karatun ga malamansu. Kaga manzon Allah shine malamin Abdullahi dan Mas'ud, shine malamin kowa, duk da haka amma ya ce ma dalibin karanta inji, to wannan ya kawo sunnar karantawa wato ga malami. Sannan ya nuna mana tarbiyyar idan ana karanta alqur'ani to zama ake a saurara, ba daidai bane kenan irin al'adar da muke yi a kunna alqur'ani a cikin kaset ko a sashi a loudspeaker makaranta ko na mota ko loudspeaker ainihin kasuwa ko lastikan studio ko motar masu tallan magani ko masu tallan cassette kawai sai a bar shi yana tai mutane kuma suna ta harkokin su wannan ya saba wa karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hasali ma yana daga cikin nau'o'i na hijranul qur'an karanta littafin al-fawaid na al-imamu ibnu al-qayyim dinnan karamin akwai al-fawaid ko kuma bada'iul fawaid to a cikin al-fawaid da yake magana akan ainihin wato hijranul qur'an fassara fadin Allah da yake cewa Allah ya bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai kara wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura daga ciki akwai ana karantawa mutane suna harkokin su da haka ko dai a ainihin saurara idan ana karantawa ko kuma a fasa karantawar in wani inji ne sai a kashe idan wani mai karatu ne sai a ce to yi shiru ko kuma ku da kuke ganin tsiyar ku ta kai ba za ku iya saurara ba sai ku tashi ku ba wajen kaga kun ga makenan la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taglibun kaga mutun ya zama shedani kenan ina fata mun gane wannan jama'a a takeice jama'a daga cikin kuma fa'idojin da mutun zai samu idan wannan karanta alqur'ani saboda qur'ani mu'jizar mu'jizoji ce sai ka ji wani abun kuma baka taba jin shi ba sai ka ji wata ayar da kana karanta ta ko ka haddace ta halama a kuskure ka haddace wata kalma ko wani yanayi sai ka ji wasu fawaid da ma'anoni suna bujiro maka wanda yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi a wannan yanayi domin ibnu mas'udin yace da na karanta masa suratul nisa'i har na tafi zuwa fadin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala ha'ula'i shahida annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ibnu mas'udin karanta ayan nan aiko tunda shi aka so kawai da ita a wurin shi ibnu mas'udin ya koya amma bai yi kuka ba sai ran da wani ya karanta mishi kuma fahimci ba hikimar ma'ana sanda wannan bawan Allah ke karanta mishi sai manzo Allah ya iya wato fahinto girman ma'ana da hadarin sakon da ke cikin ayar to yadda wata kila sanda shi ya karanta da kanshi sai ibnu mas'udin yace sai naji wannan zunguri na in wai ga haka sai naga manzo Allah yana kuka yana ce mini hasbuk hasbuk ya isa ka saurara haka saboda aya ta dauke da sako mai matukar wato very sensitive mai hadari kwarai cewa me kake tsammanin zai faru ranar alkiyama idan aka zo da kai a matsayin shaida ga waɗannan al'umma taka sauran al'umma kuma kowace al'umma a zo mata da wanda zai shaida akan cewa lallai Allah ya aiko sako ya yanke hanzarin al'ummomi sai manzo Allah hankalin shi ya tashi ya tuna irin wato dauki ba dadin da zai faru tsakanin annabawa da al'ummomin su wanda suka kareta dauki ba dadin da zai faru a gaban Allah yadda annabawa za su ce mun isar mutane kafirai su shafawa idan su toka su ce ya Allah kariya mu kariya annabun nan yake mana a gaban Allah za a yi wannan alkiyama alaliba a rasa wanda zai yi shaida wannan annabi na Allah sai al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka samu daga cikin waɗanda za su zama cikin wannan falala mu ne za mu shaida insha Allah cewa lalle mu kam annabin mu ya karantar da mu bayanai da karatuttuka akan annabawa inna arsalna nuhan ila qaumi ya karantar da mu akan salihu ya karantar da mu akan wane duka sannan Allah ya karbi wannan shaida ya tabbatar da cewa waɗannan annabawa sun isar sannan su kuma al'umma za su shaida sai a ce musu to ku kun waye shaidan akan cewa wannan karatun gaskiya ne to manzo Allah shine zai tsaya mana anan sallallahu alaihi wa sallama to wannan girman sakon sai ya sa manzo Allah yana kuka na daga cikin ainihin sunnar magabata game da karatun alqur'ani shine sukan yi kuka su shiga cikin halin dimuwa da tashin hankali wani ma ya kan fadi ya suma idan ya ji wata aya ta ainihin ta mai da hankali kaga yana daga cikin bushewar zuciya yanzu sai ga ana takatun qur'ani yanzu da azumin da ake tahajjud sai a sauka qur'ani gaba daya ba ma wanda ya fahimci me ake cewa tun daga liman din tun da a guje ake tafi ballantana ya magana kuka ko mun fahimci wannan da yau jama'a in ka je kasar makka sai ga larabawa suna ta kuka saboda halako suna jin qur'ani ne su daidai koyaye oho mutanen mu kuma suna bakin dar tauhid ko suna ta cin gurasa da sabil suna ta ciyeciye abun sa kawai wanda kuma ya shiga sallar wani yana yi ma yana taba wayan shi saboda kasawa zuciya ta riga ta bushe Ali da mangi yayi gaskiya zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba ai kore ya kai kace tunda da Laraba wannan suna yi baro mu gwada Allah shi kyauta na'am
Na'am. Amma kuma da shi da kana kara wa kuma jama'a da suka
tsara. Ba daidai bane sanya sifiku na masallatai su wuce bukata. Ba daidai bane wannan. Ba daidai bane. Malal Albani Margai yayi wannan karatun a nan shekarun baya. Musamman a cikin dare sa'ad da ake sallolin tahajjudi din nan kuma kamantansu. Qur'ani ya san da akwai waɗanda ba sa yi. Alima an sa yakunu minkum marda. Wa akharin yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi kaza 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 har zuwa karshen bayanai ashe akwai wanda ba ruwan su da sallan nan kuma ba dole bace a kansu kuma suna da haƙƙin su yi bacci tunda sun yi wasu hidimomi da rana ko kuma a cikin ma wata hidimar suke ku kuma za ku sa ne gurgurdan iya wato territory din masallatan ku don ku jiyar da su to ina dalilin da za a saka loudspeaker ta cika gari inda ake dinnan ba daidai bane akwai abubuwa da dama da ake jama'a sunan tajo dinnan ba sunna bane ba inda rika suna da daman su mana daren da suka ga dama na rantsi da Allah akwai su da dama suna nan a cikin waɗannan irin ibadojin da ake na dare ba daidai bane cakudade ne maza da mata yin karatu a guje da kuma har dauka ma da mata suke yi cewa fita sallar dare ta nafila tafi muhimmanci fiye da zuwa sallar farilla kalla ku gani da kyau a kasashen mu baya daga cikin sunna ya daga cikin sunnonin da aka kashe zuwa masallacin mata sallar farilla amma kuma karara iblis ya riya mana cewa to in kuma za a yi sallar dare da ashan dole sai sun je wannan khilaful aulani yana daga cikin balawai yana daga cikin kuma shine lazimta cewa dole sai an soki alqur'ani kullun sai an yi izu kaza prescribing din yawan raka'o'i da yawan juz'in da za a karanta faqra'u ma taysara min alqur'an Allah ya ce a karanta cikin nishadi ayi dogayen raka'o'i dan shine sunnar tulul qunuti amma a karanta yadda za a fahimci me ake karantawa haka rike qur'ani da mutane suke kowa na rike da qur'ani wannan ba daidai bane liman idan bai haddace ba ko kuma yafi jin dadin yayi da qur'ani babu laifi dan ya rike saura fa to ba wanda zai rike alqur'ani wane ne wai sai ka ji mutane yana cewa wai saboda liman ya kuskure ka gyara mishi to kai malami ne in malami ne ka iya kenan ba sai ka rike qur'ani ba za ka iya gyara mai amma duk waɗannan take kan wani ma bai san da yake ba kuma gano nan dake jama'a akwai suna nan da yawa suna da bukatun a zo ai wani darasi na musamman akai bid'at tahajjud suna nan da yawa an caccanza abubuwan yadda suke ba sunna bane kuma mafi yawa ko kace duka ahlus sunna ke yin wannan tunda dama ɗan dariƙa ba sa yin sallar tahajjudi in ba yanzu da ta zama yayi ba kowa ya san wannan ba ruwan su kidan su kawai suke yi na tashi su je su kwanta dan haka ba daidai bane a sanya loud speakers na sallolin dare waɗannan na nafilfili su cika gari ba daidai bane ƴan umar suke wannan su tsoron Allah su dena wallahu a'lam wa kana yaqra'ul qur'ana qa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta alqur'ani a tsaye wa qa'idan yana karantawa a zaune wa muttaji'an yana karantawa a kishingide wa mutawaddi'an yana karantawa a halin alula wa muhdisan yana karantawa in ma ba shi da alula ma'ana bayan ya samu kari na fitsari ko bayan gari ko makamancin wannan walam yakun yamna'uhu min qira'atihi illa aljanaba babu abin da ke hana annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karatun alqur'ani in ban da janaba to wannan magana ce take bukatan karin bayani dan duk da yake ta hakikin magana haka yake amma kuma akwai maganganu akan ta wannan abin da ke nuna maka cewa Ibn Qayyim ba karamin malami bane jama'a Allah ya gafarta mishi to karin bayanin bari mu ji shi a takaice jama'a daga littafin Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqh As-Sunnah na Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani gashi daga shafi na 117 inda malam yace wa anhu qala wato asalin magana shi Sayyid Sabiq kenan da yake cewa wa anhu qala ra'aytu Rasulullahi صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية. رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه. وقال الهيثمي رجاله موثقون. وأنه ديتشي هنا نفر وأنه دقشيد دي تشيد وانيني سيدنا علي دم أبي طالب بن الله يقرأ مسيدا يتشي ناغ منزان الله صلى الله عليه وسلم ياي ألولا سأنا يكرنت ونبنغرنا القرآن سأنا يتشي وننشيني أبند يكماتا غواند بيد جنبا معنى يتكرى تن قرآن كنا أما من جنبا فا tokari ya karanta Qur'ani koda aya guda. Malam Said Sabiq yace wannan hadisi Ahmad ya rawaito shi da Abu Ya'la, wannan lafazin Abu Ya'la ne. Haifami ya fada a cikin Majma'uz Zawaid kenan yace mazajin isnadin shi an amince da su. Qultu ni ku Albani, Albani mai littafi sai yace fa inna li hadhihi at-tariqi illatayn, wannan hanya da malam Said Sabiq ya kawo anan tare da illa guda biyu. Adda'afu hadisin ba'ifi ne isnadin sa, wal waqafu, sannan kuma asalin kissar ta faru ne ga sahabi Aliyu ba manzon Allah ba. Fa amma da'afu fa sababuhu anna fi sanadihi Amir ibn Samati Abul Arifi wa lam yuwathiqhu ghayr ibn Hibban, yace amma shi faraunin saboda a cikin isnadin akwai Amir ibn Samt Abul Gharif wanda Ibn Hibban ne kadai ya amince da shi, kuma amincewar da Ibn Hibban ke yi wa malamai idan ya zama shi kadai ya amince da su akwai bincike da tababa mai yawa akai. Wa huwa mashhurun, shi Ibn Hibban ya shahara bit tasahuli, da sakaci fit tawfiki, wajen amincewa da mazaje, kama bayyantuhu fil muqaddima, kama yadda na bayyana hakan ja Albani a cikin muqaddima wannan littafi. Wa qad khalafahu man huwa a'rafu bir rijal minhu, to a wannan mas'alar an samu wasu malamai da suka fi Ibn Hibban sanin mazaje sun saba ma fatawarsa. Wa huwa, wane ne wanda ya fatawa akan wannan mutumi ta saba wata ainihin Ibn Hibban? Abu Hatim ar-Razi. Fa qala fi Abul Gharif hadha, Abu Hatim yace laysa bil mashhuri, ba a san shi ba. Qad takallamu fihi, malamai sun yi maganganu akan shi. Min nuzara'i Asbagh Ibn Nabata, tsararraki ne shi da malam Asbagh dan Nabata. Wa Asbagh hadha layyinul hadith inda Abi Hatim, Asbagh dan nan shi ma wato hadisan shi masu rauni ne a gun Abu Hatim ar-Razi. Wa matrukun inda ghairihi, wasu ma sun ce abun watsi ne, to aka ce wani irin shi ne, kaga shi ma an buge shi kenan. Wa minhumul Hafidh ibn Hajar, da gaske wanda suka ce wannan malami matruki ne akwai Ibn Hajar, fa sabata da'afu, kaga ya tabbata cewa wannan mutumi yana da rauni. Wa ammal waqfu, dangane da waqafu din fa, faqad akhrajahu ad-Darqutni wa ghayruhu an Abi al-Gharif an Ali mawqufan alayhi kama bayyantu dhalika fi da'if sunan Abi Dawud raqam 31. Yace dangane da ainihin wato kasancewar hadisin ya fi tabbata a matsayin mawqufi, to ainihin wato al-Imam Abu al-Hasan ad-Darqutni ya fitar da shi a cikin sunan dinsa daga Abu al-Gharif din nan, daga Ali dan Abu Talib, yace fatawar ta Ali ce kamar yadda ni Albani na bayyana a cikin littafin Da'ifus Sunan Abi Dawuda a cikin lamba ta 31. Kamar yadda muka sha ambata, Malam Albani na da wani katafaren aiki Sahih wa Da'if Sunan Abi Dawuda, mujalladi 10 ne zuwa 11 ake buga shi da firasa, ya fi shekara 40 yana wannan aikin. To guda 7 din farko sune Sahih Sunan Abi Dawuda, guda 8 na 8 amin na 9 guda 8 din farko sune Sahih Sunan Abi Dawuda, to da na 9 da na 10 da na 11 guda 3 wannan shine na 9 din sune Da'if Sunan Abi Dawud, haka ake buga su. Wannan bugun ainihin Daru Gharras ne ta kasar Kuwait, na da skill da fanshi da ba a buga ba sai bayan rasuwar shi. To a cikin wannan juz'i na 9 kenan, wanda daga hadisi na 1 zuwa na 191 masu rauni, anan ne yayin wannan karatun dalla dalla gashi nan, daga inda babun da yake cewa babun fil junubi yaqra'ul qur'an, dogon bahasi ne jama'a. Yan uwa dalibai sai su koma daga baya sai su karanta su ji dalla dallan maganganun da Malam Albani ya kawo, da yadda ya warware maganan Malam Muhammad Ahmad Shakir, Allah ya gafarta musu gaba daya. Ahmad Shakir a cikin tahqiqin Sunan Tirmidhi da yi shi ya karkata zuwa ga inganta wannan hadisi, inda Albani ya tantance bayanai cewa wannan karkatar da Malam Ahmad Shakir ya yi ba daidai bace. Allah ya gafarta musu gaba ki daya. sai malam ya ci gaba da cewa faqad ada alhadith ila annahu mawqufun ma'a da'fi isnadihi, kaga hadisin ya dawo ya zama rauni bayan kasancewar isnadin sa mai rauni ne, fala yasduhu shahidan lil marfu'i alladhi qablahu, da haka ba zai tabbata ya zama shahidi ga wancan da ya gabace shi marfu'i wanda yazo gabanin sa ba. Marfu'i shine hadisin Abdullahi dan Salima da ya ruwaito wanda ainihin Tirmidhi din ya fitar, wanda malam Ahmad Shakir yayi magana akan shi, wala alla bal la alla hadha aslahu mawqufun aidan, yace wannan din ma hala an ambibiya a tarashi shi ma mawqufi ne. Akhta'a fi raf'ihi wa lafzihi Abdullahi ibn Salima hina rawahu fi halati at-taghayyur, an samu Abdullahi dan Salima ne ya kuskure sa'ad da ya ruwaito shi bayan kwakwalwar shi ta rikice sai yayi ainihin rafu din sa. Wa hadha muhtamalun, abu ne mai yuwa, fasaqata al-istidlal bil hadith ala at-tahrimi, da aka hadisin ya fadi a matsayin hujja ta haramta karanta alqur'ani ga mai janaba. Wa wajaba ruju'u ila al-asl, ya zama wajibi a koma zuwa ga asali, wa huwa al-ibaha, asali ya halasta, wa huwa madhhabu dauda wa ashabihi, halastawan shine madhhabin al-imam daud az-zahiri da ɗan makarantar shi. Wa ihtajja lahu ibn hazm, ibn hazm yayi kokarin tabbatar da wannan karatu a cikin mujallad na 1 shafi na 77 zuwa 80 na ainihin muhalla kenan. Warawahu an ibn abbas, ya hakaitu haka daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Abbas wa sa'id ibn al-musayyib wa sa'id ibn jubair, wa isnaduhu an hadha jayyid, isnadin maganar daga sa'id dan jubair cewa ya halasta karatun qur'ani ga mai janaba ya tabbata isnadin. Warawahu anhu hammad ibn abi sulaimana qala, Hammad dan Abu Sulaiman malamin su Abu Hanifa shine ya ruwaito daga ainihin Sa'id yace, sa'altu Sa'id ibn Jubair anil junubi yaqra, na tambayi malam Sa'id dan Jubair game da mai janaba yana karatun alqur'ani, falam yara bihi ba'atan, yace shi bai galafi ba. Wa qala, yace alaysa fi jawfihi alqur'an, ice ko a cikin cikin sa akwai wani bangare na qur'ani da ya haddace. Wa qarana al-Baghawi fi sharh as-Sunnah ma al-qa'ilina bil jawaz ikrima aidan, har ila yau al-Imam al-Baghawi a cikin sharh as-Sunnah mujallad na 2 shafi na 34 ana 43 amin ya ƙara cikin wanda suka halasta ya kawo suna ikrima, lakin la yakhfa anna al-amra la yakhlu min karahati, malam Albani yace amma dai ba zai buya ga mutane cewa al'amarin hukuncin karanta al-Qur'ani ga mai janaba duk da babu hadisi ingantacce marfu'i da ya tabbatar da haramci, to ma a takeice abun ba zai gushe daga a ce makruhi bane, abun kyama ne. Saboda mene? Li hadisi inni karahtu an adhkura Allah illa ala tuhuri, a cikin hadisi marfu'i ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ina kyamatar na dinga ambatan Allah sai akan tsarki, to kenan wanda ke da janaba bai da tsarki, makruhi ne kenan ya ambaci Allah. Mafi girman ambatan Allah shine karatun alqur'ani, idan ya samu halin da zai tashi nan da nan ya gusar da janaba sa, to wannan abu ne mai muhimmanci gare shi, dan dama na daga cikin ainihin wato abubuwan da ba a so shine musulmi ya dinga kwana da janaba. Akwai hadisi ingantacce da al-Imam Muslim ya fitar da Abu Awana da Hakim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda uku, mutane guda uku mala'ikun rahama ba sa zuwa kusa da su, daga ciki akwai wanda yake ainihin wato yana kwana da janaba. Mai kwana da janaba, malamai suka fasara suka ce wanda ya zama al'ada shi ce kullun kwana da janaba, in ya samu janaba cikin dare bai damu daga ya gusar da ita ba zai ci gaba da harkokin shi har sai gari ya waye, to wannan mala'ikun rahama ba sa zuwa kusa da shi da sauran mutane guda biyu din da aka ambata a cikin hadisin. Amma wanda ya samu kanshi cikin wani kunci haka, to wannan hadisin bai hau kanshi ba, don manzo Allah ma wata rana yakan yi haka, har ya waye gari kuma da azumi. Haka malamai suka yi kokarin sharhin littafin, Malam Albani a cikin takhrijin da ya ma wannan hadisi a cikin as-sahiha ya bayyana duka waɗannan ainihin masail da fiqhun da ke karshen hadisin. A takeice al-aula ga musulmi da zaran yayi janaba yayi kokarin gusar da ita, ina fata mun gane wannan, kar yayi wasa da ainihin barin jikin shi da janaba, sannan in bai samu halin gusar da ita kai tsaye ba to yayi alula, idan bai samu halin yin alula ba to yayi taimama, kar ya kwanta haka. Karanta littafin Adabu Zifaf fi Sunnatul Mutahhara na dai shi wannan Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya gafarta mishi. Gashi anan yayi ishara cewa ka duba as-sahiha a cikin lamba ta 834 inda ya takhrijin wannan hadisi. Jama'a kun ji wannan dai a takaice shine cewa aslan ba haramun bane, amma abin kyama ne mutum mai janaba ya dinga karanta Al-Qur'ani. Ina fata mun gane wannan jama'a. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yataganna bi. Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance yana rera Al-Qur'ani idan ya zo karanta shi. Wa yurajju sautahu bihi ahyana. Har yana yin ainihin wato kwangaba kwambaya ya dinga karantawa yana maimaita wasu kalmomi ko wasu ayoyi ahyanan a wani lokaci. Kamar raja'a yawmal fathi fi qira'atihi inna fatahna laka fathan mubina, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ranan fathu makka ya dinga maimaita ayoyin farkon suratul fathi, inna fatahna laka fathan mubina. Haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu, Abdullah ibn Mughaffal a cikin hadisin Bukhari ya bada labarin yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake maimaita ainihin wannan karatu a ranan fathu makka, yana jan a salasa marrati, zakarahu al-Bukhari. Yana inna fatahna laka fathan mubina misali fatha irin, yana ta maimaita wuraren, yana ta maimaita kalmomin har sau uku. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a wurare da dama, daga ciki akwai inda yayi babi akan babu tarji'i, babun da ke bayani akan karanta Al-Qur'ani ane ana maimaitawa. Ina fata mun gane wannan ma'ana. Kana cikin karatun Al-Qur'ani ka bugun wata aya da ta dace da ta munasaba ko ta ainihin shigaranka ko ta tayin maka da hankali, babu laifi ka karanta ta ka lallauya halshenka wajen karanta ta. Wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai malam ya ci gaba da cewa wa idza jama'ata hadhihi al-ahadith ila qawlihi zayyinul qur'ana bi aswatikum, idan ka tattara waɗannan hadisai da suke bada labarin tarji'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ka hada su da hadisai ire-iren fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum, ku dinga ainihin yi wa Al-Qur'ani kwalliya, ku dinga yi wa Al-Qur'ani kwalliya da sautinku. Wannan hadisi ne ingantacce, isnadin shi ya inganta akan sharadin Imam Muslim. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Al-Imam Ahmad da aliyin Al-Imam Darimi. Akwai wani lafazi munkari, zayyinu aswatakum bil Qur'an, ka dawo da lafazin aswat wajen Al-Qur'an, zayyinu aswatakum bil Qur'an, ku ainihin wato kyautata sautukanku da Qur'ani. Me kun kyautata Al-Qur'ani da sautinku? Sai zama a lokacin sautin ne abin kyautatawa, ba Al-Qur'anin ba ko? Wannan lafazi ne maqlubi, an juya shi ne. Al-Imam al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan yayi kokarin ya tabbatar da lafazin, amma malamai sun yi mishi da martani cewa lafazin bai tabbata ba, kamar yadda an ka karanta a cikin littafin Da'ifa ta Al-Imam al-Albani yayi takhrijin wannan hadisi a cikin ainihin wato littafin, inda ya bayyana waɗannan masail da kuma cikin littafin nan da Ifu Abi Dawuda, domin asalin hadisin shi ma maqlubin Al-Imam Abu Dawud da Sijistani ya fitar da shi, Allah ya gafarta musu gaba daya. Wa qawluhu, ka hada da fadin manzon Allah da yace laysa minna man lam yataganna bil Qur'an, ba shi daga cikin mu mutumin da baya ainihin taganni bil Qur'an. Za mu zo mu ji menene fassarar yataganna da sabanan da malamai suka yi. Shin yataganna baya rera Al-Qur'ani ko ko yataganna bai wadatu daga Al-Qur'ani ba, bai wadatu da Al-Qur'ani ba, minal ghina'i rerawa ko ko minal ghina wadata, da ku wannan fassarar za mu karanta wannan bahasi jama'a, yana da dan tsayi. Idan muka gama karanta abinda malai ambata nan insha Allah za mu buƙaci taimakon wasu malamai kamar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, inda ya sharhin waɗannan ainihin masail ɗin, kamar ainihin wasu malaman waɗanda ba shi ba, kamar shi kanshi Malam Albani da makamantansu. Za mu ji ƙarin bayanai daga gare su wanda za su hallale wannan mas'ala game da hukuncin. Wai me ake nufi da rera alqur'ani? Shin rerawa irin karatu na cika tajwidi da kokarin kyauta sauti, koko rerawa bil alhan a mai da shi ana tatribi, ana yin shi kamar ana yin waka, ana yin shi irin yadda ƴan tangimi din nan suke yi? Wanne ne didai? Ina fata mun gane wannan. Dan matakai ne guda uku, ko dai karanta shi haka gar irin yadda gardawa suke din nan, babu tajwidi, wannan dama bugagge ne, ba shi da wani asali. Ai ta karanta Qur'ani rararararararar din nan, alhamdulillahi rabbil alamin, wannan ba karatu bane. Yana cinye harfan, shi ma bai sa abin da yake faɗa ba, yana sauri dan ya kai izu goma, kullun izu goma yake. Akwai mai wannan, akwai mai 60, akwai mai 80, akwai mai 30, kowa gwargwadon kwarewar shi. Wani in yayi 60 sai ya ƙara ma da izu 20, to mai 80 kenan. Akwai manyan alarmomi, a dare ɗaya kafin gari ya waye sai ya izu 80, ma'ana in ya sauka sai ya ƙara jono wasu izu 20. Akwai mai, akwai wanda yake yin rabi, akwai mai yin gasunan, duk waɗannan ba manhaji ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To ka aje wannan a gefe, ko kuma karatu wannan da ake yi dalla-dalla, irin wanda kake yin shi a bakin Husari da Manshawi da Ayyubi da makamantansu, irin makarantar nan dalla-dalla, kowane harafi da kowace madda a bata haƙƙinta. To wannan shine ainihin at-taghanni as-sahih, ka cire wasu kurakure da suke faruwa ga daidaiwar mutane. Ko kuma wanda yake alhan, irin karatun da ake yi na ƴan musabaka, a ce ga ƴan tangimi, a ware musu kategori ɗinsu. Salafinsu a kan wannan shine Abdul Basit, shi aka fi sani a wannan zamanin, wanda ya shahara da karatu irin na alhan na tangimi. In ka ji ƙasashen Larabawa za ka tara akwai wuraren da suke kulob-kulob ne, ko ƙungiyoyi ne na musamman na ƴan tangimin Ƙur'ani. Yadda ka san akwai ƙungiya ta ƴan rawa, ita ƴan rappers da hip hops masu kaɗe-kaɗe, to akwai ƙungiya kuma ta ƴan karatun Ƙur'ani da irin wannan sautin, kuma suna ganin hidima ce suke wa addinin Allah. Wani abin mamaki, suna ganin wai wannan ma wani aiki ne na musamman. To an samu malamai ne suka ba su fatawoyi, suka yi rubuce-rubuce tun a da da kuma a yanzu. Za ka ji maganganu masu karo da juna game da waɗannan ainihin masail ɗin. Karke za mu ƙoƙari mu ga abin da malamai suka yi tahqiqi insha Allah. A taƙaice, ya taganna, ko dai ka fassara, laysa minna man lam yataganna bil Qur'an, mutumin da baya wadatuwa da Qur'ani, ma'ana yake barin Qur'ani ya je ya karanta wani abu ya ji dadin shi, ko yake Allah ya bashi alqur'ani amma yana ganin shi na kasashe ne, baya ganin cewa fa ma atani Allahu khairun mimma ataku, shi ma da cin Qur'ani ne kuma sana alqur'ani ne, amma kullun yana ganin shi a baya yake. Ina ma da a ce shi injiniya ne, ina ma da a ce shi dan kasuwa ne, ina ma da a ce shi dan siyasa ne, yanzu waɗannan duk suna samun duniya, shi kuma bashi da komai. Yana daga cikin adamu taganni bil Qur'an, rashin wadatuwa da alqur'ani. Ko mun fahimci wannan jama'a? Yanzu a cikin tunaninka kana ganin abin da kake da shi na sanin alqur'ani da karantar da shi ko karanta shi, to na ƙasa ce, saboda ƴan duniya sun samu abin da kai baka samu ba. Kamanta duk falalar da malaman alqur'ani za su samu ranar alkiyama, da za a dinga ce musu ikra wartaqi, ikra wartaqi, zaka tike a bene ne gwargwadon iya tilawa da ka iya tunowa a lahira. Masu alqur'ani suna da falala, ma'as safwatil kiramil barar, ga sunan in ka karanta fada'ilul qur'an na Bukhari, akwai maganganu jama'a falalori da suka tabbata ga masana alqur'ani. Haka a cikin littafin Tibyan fi adabi hamalatul qur'an na malam ainihin wato Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, Allah ya gafarta musu gaba daya. So daga cikin fasara kenan, ko kuma man lam yataganna bil qur'an, babu shi a cikin mu mutumin da in yana karanta qur'ani baya rerawa, yana karanta shi da gargada kawai, haka kamar yana karanta gama garin zance, baya rera alqur'ani. Wannan hadisi shi ma sahihin hadisi ne, malam Abu Dawud as-Sijistani ya fitar da shi da ainihin al-Imam Ahmad, haka nan Bukhari ma ya fitar da wani bangare na hadisin a takaice daga ainihin sahabi Abu Huraira. Ina fata mun gane wannan. A cikin littafin Sahih Abi Dawud lamba ta 1321, Malam Albani yayi takhrijin wannan hadisi ya tabbatar da ingancin sa. Wa qawluhu, ka sake hadawa da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma azina Allahu li shay'in ka idnihi li nabiyyin a hasani sauti ya tazanna bil qur'ani. To nan ma akwai maganganu game da fasarar lafazin azina, shin azina izini koko azina saurarawa? Ina fata an fahimci wannan, domin lafazin azina yana zuwa da ma'anar saurarawa. Gashi nan wa azinat li rabbiha wa huqqat, kasa ko kasa ce ko sama kai, idan sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat ay wastama'at li rabbiha, ta saurari umarnin ubangijinta. Wa huqqat, kuma dama haka ya kamata ta yi. To ga nan azina anan wato saurarawa ne, sannan azina na zuwa da ma'anar umarni. Udina lillazina yuqataluna, ai an ba su dama, an umarce su. To malamai sun fassara wurin duka da biyu. In ka fassara ma azina, zaka yi mawasalin zalin din kasara ne, shi zai bada wannan ma'ana. Allah bai saurari wani annabi irin yadda yake sauraron annabawa masu dadin murya suna karanta maganar shi ba. Kun fahimta? Wato Allah yana sauraron karatun annabin shi mai dadin muryan nan yana karanta Alkur'ani. Ko kuma Allah babu abinda Allah ya bada izini cewa a je a ci gaba da yi, kar a ji komai, kamar yadda ya bada izinin a je a karanta Alkur'ani dadin murya. Da zamu je mu fasara daga malamai jama'a. Waga irin abin da ake faɗa mutane, sunan soshi na shari'a ba a fasara su kawai da tsoron larabci. Wannan larabci na yin higher Islam and diploma and degree, ba a fasara shi da haka. Dole kana buƙatar sai ka san kanikancin larabci irin wannan na addini, ba kawai dan ka iya larabci kawai irin wannan da ake bada diploma akan shi, shikenan sai ka je kai ma a nada maka tuntume mai rauni wajen yadi 30 a samu wani ɗan jigarin alaran ma kawai ya ta koro ayoyi, kana datsa su iyasar ranka yadda mutane suke din nan. Wannan fasadi ne a cikin al'umma jama'a. Allah ya tsare mu. Shine malam ya ci gaba da cewa idan ka hada waɗannan maganganun, shi kuma wannan hadisin Bukhari ya fitar da shi, za mu zo mu ji shi insha Allah daga baya. Ya ce alimta anna hadha tarji'a minhu sallallahu alaihi wasallama kana ikhtiyara, in ka ji haka ka hada hadisan nan sai ka gane maimaita a da manzo Allah ya dinga yi ranar fatuhu Makka, to yayi ne yana sane da gangan. Misali lattiraran, ba wai ya tursa su ne zuwa gayi ba, lihazzin naqati lahu, saboda raquma tana ainihin cida da shi ba, yana raddi ne a kaikaice ga al-Imam Abul Abbas al-Qurtubi mai littafin al-Mufhim lima ashkala min talkhis Muslim. Abu al-Abbas al-Qurtubi malamin Abu Abdullah al-Qurtubi ne mai tafsiri, yana da littafi Talkhisul Muslim, yayi talkhisin Imam Muslim sahih na Imam Muslim, bayan yayi talkhisin kuma sai ya mushi sharhi, shine al-Mufhim lima ashkala min Talkhis Muslim, wajen mujalladi 9 ne ma da shi anan sama. Ina fata mun gane wannan, a can bayan mun taba hujja da shi a wani wuri. To a cikin wannan littafin na al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi da yazo sharhin wannan hadisi, sai yace wannan abin nan maimai da manzon Allah yayi ne saboda gargada da ya samu kanshi akai da abun hawa, yake gargada. Kamar yadda kana kan wani abun hawa kana gargada, zaka bi kana cikin magana, sai magana ta dinga datsewa kana komawa baya, ittiraran zaka ittirsasuwa zuwa ga haka. Wadakila waɗanda suke hawa abun hawa su je kamar gonaki ko inda babu hanyoyi mai kyau, za su iya fahimtar wannan cewa kana cikin magana sai ka dinga tarsasuwa zuwa ga ka dawo baya saboda gargada ko hawa da sauka da kake, ko? To Abul Abbas al-Qurtubi yayi wannan fasara anan a zahiri. Ibn al-Qayyim na kokarin mai mushi da martani ne ba tare da ya ambace shi, cewa sai ka gane cewa wannan abin da annabi yayi ne da gangan ba dan gargada ba. Fa inna hadha law kana li ajli hazzin naqa lama kana dakhilan tata al-ikhtiyar, domin wannan da a ce dan raquma ne da bai shiga cikin zabi ba. Falam yakun Abdullah ibn Mughaffal yahkihi wa yaf'aluhu ikhtiyaran liyuktafa bihi, dira kuma ba a samu Abdullah dan Mughaffal ya hakaito mana wannan labarin da cewa annabi yana yi. Kaga a cikin hadisin sahabin bai ambaci cewa annabi yayi ne saboda takuruwa ba. Sahabbai ko mun san su suna da fahimta wajen abin da suke ruwaitowa na halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kashi na aikata abubuwa. Idan abin su yayi shi ne da sunan wato yana koya ma al'umma shi addini, suna fahimta kuma suna fahimtan inda yake yin wani abu dan wata bukata ta rayuwa. Bai yiwuwa wani ya zo daga baya yayi shishigi a cikin fahimtar sahabbai dangane da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan aka bude wannan kofa da haka mutane suke ainihin wato lalata sunnoni da dama waɗanda san zuciyarsu bai amince da ita ba, irin jisatul istiraha, irin rungume hannu a sallah da makamantansu, sai wani kawai ya sha dare sai ya ce ai saboda kaza ne. A'a, idan sahabban da suka ruwaito basu ambaci illar da ta sa annabi yayi ba, to za a dauka kawai wannan sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai a ci gaba da koyi da shi. Malam ya ci gaba da cewa wa huwa yara hazzar rahila lahu hatta yanqati'a sautuhu. Alhalin kuwa shi Abdullahi dan Mughaffal din ya ga yadda wannan abun hawa take ainihin girgiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sautin shi yake ainihin tsinkewa. Sannan kuma inda ya ga haka ya zo ya bada labari a matsayin addini a ci gaba da yi. Summa yaqulu, ya zo ya ce kana yurajju fi qira'atihi fayansiba tarji'a ila fi'li, tarji'a ila fi'li, kaji ya zo ya danganta tarji'in kuma zuwa ga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Law walau kana min hadhil rahila lam yakun minhu fi'lun yusamma tarji'a, da a ce saboda motsawar da abun hawan shi yayi ne, to da ba za a kira wannan aikin nashi da sunan tarji'i ba. Da Abdullahi dan Mughaffal zai ce ne raquma ta sa manzon Allah sautin shi na kakkarewa, da haka zai bada labarin. Wa qad istama'a sallallahu alaihi wasallam laylatan liqira'ati abi Musa al-Ash'ari, a cikin wani dare daga cikin daren raku annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari karatun babban sahabi Abu Musa al-Ash'ari. Falamma akhbarahu bidhalika, yayin da Abu Musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da safe bashi labarin cewa aiko naji karatunka mai dadi jiya cikin dare, qala, sai ya ce law kuntu a'lamu annaka tasma'uhu, ce ya manzon Allah da a ce na san kana sauraron shi, la habbartuhu laka tahbiran, da na ƙara tace maka shi, da na ƙara kyautata sautin. Wannan mana daga cikin dalilai akan idan kana karatu a gaban malaminka, to kayi kokari kayi mai kyau dan ka samu maki, baya cikin riya. Ko mun gane wannan? Dalibai masu gabatar da hadda, in suka zo gabatar da hadda, kai iyayen ka kayi mai kyau dan ka samu maki, a baka ijaza, bai cikin riya. Domin ga sahabi kwararre ya ce da na san kana saurare, da ya san malamin shi na ji, to da ya kara inganta karatun. Ina fata mun gane wannan jama'a. Ai hassantuhu wa zayyantuhu bi sauti tazyina, da na kyautata karatun na kawata shi da muryata iyakar kawatawa. Wannan hadisi sai yake da wasu lafuzza waɗanda ba su inganta ba, amma fil jumla hadisin ya tabbata kamar yadda Ibn Hajarin ya tabbatar a cikin Fathul Bari cikin mujalladi na 9, ya kawo ainihin wasu lafuzza waɗanda ya bi hada ya tabbatar da ingancin ainihin wato wannan kissa. Haka Malam Albani a cikin Sahihu Abi Dawud lamba ta 1322, malam yace warawa Abu Dawud fi sunanihi an Abdul Jabbar ibn al-Ward qala, Abu Dawud ya fitar a cikin sunan dinsa daga ainihin wato Abdul Jabbar ibn al-Ward, yace sami'tu ibn Abi Mulaika yaqulu, yace naji dan gidan Abu Mulaika yana cewa qala Abdullah ibn Abi Yazid marra bina Abu Lubaba fattaba'nahu hatta dakhala baytahu, yace wata rana Abu Lubaba ya wuce ta gaban mu, wani sahabi ɗaya daga cikin sahabban nan da suka zama cikin ainihin wato waɗanda suka samu matsala na takhallufi ko lokacin yakin Tabuka, wanda ya daura kansa a masallaci din nan har sai da manzo Allah ya ga hukunci shi din nan. To wannan sahabi suka ce ya wuce ta gaban su, haka sai suka bi shi. Da ya shiga gida fa idza rajulun rasul hay'a, sai ga wani mutum mutsu-mutsu wanda bai yi gayu ba, bai ainihin taje kanshi ba. Fa sami'tuhu yaqulu, sai na ji wannan mutumin yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, naji manzon Allah yana cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an, ba shi daga cikin mu mutumin da baya rera alqur'ani. Qala, sai yace, fa qultu li abi ibn abi mulaika, sai ni Abdul Jabbar nace ma ibn abi mulaika, ya aba Muhammad ara'aita idza lam yakun hasana sauti, ya algabata malam me kake gani game da mutumin da asali shi muryar shi ba ta da dadi, ya zai? Qala yuhassinuhu mastata, sai ya iyayin sa ya kokari ya gyara muryar shi yadda zai dadi gurgudu. Qultu ni malam ibnu qayyim al-jawziya, sai nace la budda min kashfi hadhihi al-mas'ala, dole ne a tsaya a fasa wannan bincike, a yi bayani dalla dalla game da wannan mas'ala. Wa dhikri ikhtilafin nasi fiha, dole ne a tsaya ambaci sabanin malamai game da wannan mas'ala. In ka ji malami ya ce annas, ba wai irin sabani ne na mutane ga magarba, a malamai yake nufi da mutanen. Wa ihtijaji kulli fariqin, kuma ambaci hujja kowane bangare. Wa malahum wa alaihim fi ihtijajihim, da kuma abinda ke matsayin hujja malahum kenan, wa alaihim, da abinda za mu yi musu da martani a cikin hujjojinsu. Idan malaman suka ce sabanin malamai jama'a, galibi muna fahimta mu a yanzu irin yadda muka saba da nan, irin wannan rudanin da muke rayuwa a cikin shi, shine akai malam wani fatawa ya faɗi magana kaza, sai a dauki kasa din a guje, sai akai wani kuma a wani gari shi ma sai ya mai da martani, ya ci mutunci, ya yi fajirci, wani ma har ya yi gori da makamantansu, sai a sake dauka akai wani malami ko a maiwa da wancan, shi ma sai ya yi wani ta'annati, ya yi tsinuwa, ya saki baki, shikenan sai kuma jahili su ma sai su rarrabu a ce ai wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, ya zama hadithul samar, ya zama shine abun firan mutane. Kaji abin da wani ko yace ba a ya ci uban wane, kaji abin da wani mai da martani a yi ta musaye kasusuwa, ana ainihin aika clips din a cikin WhatsApp da dabobi ko cibiyoyi na sada bayanai a cikin Facebook da Twitter da makamantansu. Wannan hayaniya ce, ba shine sabanin malamai ba jama'a, wannan ba addini bane, musamman daliban da ke yawo da irin waɗannan maganganu, to waɗannan sun zama daga cikin hammalatul hadabi kenan, ma'ana masu yawo da makamashi na kawo al'umma wuta ta rikici. Irin wannan sabanin na ilimi yakan faru ne, wani ma bai san ɗayan yayi ba, wani yana wani gari a wani zamani daban, sai ya bayar da wata fatawa, sai a zo wani malamin ya rayu a wani gari ko a wani zamani daban, sai ya bada wata fatawa daban, haka na uku, haka na hudu. Daga baya idan wani malami ya zo ya tattara maganganunsu, sai ya ga ba su iri ɗaya da juna ba, to shine sai ya abbara ya ce sun yi sabani. Ina fata mun gane wannan, shin sun yi sabani, ba irin yadda yake dinnan bane yanzu, wanda safa wani ya tafsiri ga abin da yace, da al'asar an kaiwa ne sai ya zage shi, ya tsire mai, yace ai uwar shi ma da aka daura mata aure da kaza akai, ko kuma tun kafin a haifi uwar shi su suna nan, tun kafin uban shi da uwar shi su malamai ne, haka zaka ji malamai suna fada. Kaga wannan wai da khasama fajaran, wannan ba addini bane jama'a, ko mun gane wannan? Allah ya tsare mu. Shi sai yake cewa wa zikir sawabi fi zalika, da kuma ambatan abin da yake shine daidai game da haka, bi haulillahi tabaraka wa ta'ala wa ma'unatihi, zami haka ne cikin ainihin wato karfin Allah da taimakon shi. Kamar yadda na ambata jama'a, akwai bayanai da zamu zo mu ji musamman daga littafin Fathul Bari, a inda a cikin kitabu Fadailul Qur'an na cikin Sahihul Bukhari a mujalladi na 9 na Fathul Bari, wanda yake da Fathul Bari ya je leƙa wajen ya sa alama tun yanzu, inda babun da ya kawo babu mallam ya taganna bil Qur'an, babun bayani akan Allah, yin Allah wadai da mutumin da baya rera alqur'ani, a cikin mujalladi na 9 cikin kitab Fadailus Sahaba, a Fadailul Qur'an. Haka a cikin sharhin Imam an-Nawawi da yau Muslim al-Minhaj bi sharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, wannan dafa musamman guda biyu da littafin za mu zo kuma mu ji abinda ke da alaka da rera bayan rera alqur'ani, ina kuma hukuncin wasu abubuwa da ake rerawa, waƙoƙi, mada'ihu, da ainihin waƙoƙin ƴan ushaku, da irin waɗannan waƙoƙi na zamani, sawa'un na Hausa ne ko na Ingilishi ko na Yarbawa ko na Indiya ko na wane ne, hukuncen su dan masail ne da suka zama dabar rikici tsakankanin malamai jama'a. Akwai rigingimu akai tun ba yau ba, rigingimin kuma wanda ya fara kuncino su shine Ibn Hazm, Allah ya gafarta mishi, Ibn Hazm da yazo kawai ya dauki wani hadisi na Bukhari kawai ya buge shi. Wannan hadisin da Annabi yake cewa karshen duniya za a yi mutane waɗanda za su dinga halasta zina da shan giya da ainihin menene ɗayan ma isahinul hira wal ma'azifa wal harira, zina da ainihin wato kida da alharini. Annabi yace yusammunaha bi ghairi ismiha. Bukhari ya tada wannan hadisin daga malamin shi mai suna Hisham dan Ammar, da irin yadda yake cewa din nan qala Hisham, kawai sai kai malam Ibn Hazm sai kawai ya buge hadisi yace wannan hadisin bai inganta ba, ci da haka tunda shine hujja, hujja ta fadi kawai a koma halasti yayin maganganu da yawa, to malamai ba su kyale shi ba. Ibn Hajar ya maimai da martani a cikin littafin Fathul Bari, haka Ibn Salahi a cikin muqaddima ya mai mishi martani da cikin fatawa dinsa, shi kuma Malam Albani da yazo littafi yayin musamman tahrimu alati tarab, haramta kayan kida duka gabaki ɗayan su, ya kawo maganganu akai da zamu zo da su insha Allah mai bayani a takaice. Sannan a cikin takhrijin da ya mai hadisin a cikin littafin wato as-sahiha cikin mujalladi na daya, nan ma ya tattauna matsala a takaice. To waɗannan bayanan da kuma wasu bayanai da zamu ji daga wasu malamai insha Allah zamu isti'ana da su wajen fahimtar matsala a ƙarke. Abinda nake cewa dai kawai shine kamar yadda muka sha faɗa, waɗannan maganganun ba maganganun mu bane, mu ba malamai bane, ba mu mai kusa da malamai ba, mu kawai ƴan makaranta ne masu koyo. Amma Allah cikin hikimarsa ya ainihin huwace mana malamai irin su Malam Albani, Allah ya gafarta musu, suka nuna mana waɗannan abubuwa, shi yasa yanzu da ba sa nan muke zaƙulun su muke faɗa, ba wai dan mun iya ko mun san su sani na ilimi ba, ko kuma dan mu malamai ne muna wakiltar ainihin duniyar ilimi ba, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, khalas shikenan a tashi. Wa aruddu uhdataha ila nuqaliha, ina fata mun gane wannan. Kuma shi yasa duk abin zamu faɗa zamu ga maka inda yake, dan in ka kai ka karanta sai ka je ka karanta, in baka kai ba fa to ba da kai yake ba kenan. Ina fata jama'a mun gane wannan. A takeice Ibnul Qayyim zai mana wannan taqiqin daga baya mu zo mu ji daga ainihin wasu malamai, yace fa qalat ta'ifatu, yace wasu bangare na malamai suka ce takrahul tukrahu qira'atul alhani, ana kyamatar an ki ba a son karanta alqur'ani da rerawa irin na lahani, shine a dinga kakkarya lafuzan, a dinga ƙara maddoji fiye da kima, a dinga jan sauti irin yadda ƴan tangimi suke. Wa mimman nassa ala zalika Ahmadu wa Malik wa ghayruhuma, daga cikin wanda suka faɗa haka ƙarara akwai al-Imamu Ahmad dan Hanbali, ka karanta littafin Al-Mughni na Ibn Qudama ya kawo maganganu daga Imamu Ahmad, haka ainihin Khallal a cikin Masail dinsa ya hakaito tambayoyin da aka yi Imamu Ahmad akan wannan da amsoshin da ya bayar dangane da Maliku, karanin katuna na a cikin mudawwana. Kisa ina malikiya masu kungiyar abin nan kungiyar musabaka, ba akwai waɗannan da suke cewa kansu malikawa sa da hukumar musabaka ba, kuma suna yin tangimi, to sun saba wa malikiya, sun saba wa Maliku, shikenan sun samu matsalar su ma. Kuma mun gane wannan jama'a. Faqala Ahmad fi riwayati Ali ibn Sa'id fi qira'ati al-Alhani ma yu'jibuni wa huwa muhdathun, al-Imam Ahmad a cikin riwayar da aka ruwaito an tambaye shi game da karanta Qur'ani da lahani da yin alhan da kakkarya murya, yace ma yu'jibuni, ni abin san baya burge ni, wa huwa muhdathun, yace bid'a ce, ma'ana ba san sahabbai suna yin haka ba, ba san annabi na yin haka ba. Wa qala fi riwayat al-Marwazi qira'atun bil alhani, al-qira'atu bil alhani bid'atun la tusma'u, yace karanta alqur'ani da yin wannan lahani na sauti bid'a ce da ba a ji labarin ta ba, ba a san ta a gun malaman farko ba. Wa qala fi riwayat Abdurrahman al-mutatabbib qira'atul alhani bid'a, nan ma yace bid'a ce. Wa qala fi riwayat ibnihi Abdullah wa Yusuf ibn Musa wa Yaqub ibn Bakhtan wal Asram wa Ibrahim ibn al-Harith, duk waɗannan suka rawaito daga gare shi yace al-qira'atu bil alhani la tu'jibuni, karanta alqur'ani da lahani na rera sauti baya bani sha'awa, illa an yakuna zalika hudhna, sai dai idan mutun yana cikin wani bakin ciki, fa yaqra'u bi hudhnin mithla sauti abi Musa, to nan babu laifi in ya karanta da murya ta bakin ciki irin yanda Abu Musa al-Ash'ari yake karantawa. Wa qala fi riwayat Salih a riwayar dan shi Salihu yace zayyinul qur'ana bi aswatikum ma'anahu an yuhassinahu ma'anan zayyinul qur'ana bi aswatikum imam Ahmad yace shine mutun ya dinga kyautata sautin shi kai ya karanta kai haka ba tare da yayi attempt na sanya muryar shi ta yi dadi ba wa qala fi riwayatil marwazi a cikin riwayar marwazi yace ma azina Allahu li shay'in ka idnihi li nabiyyin hasana sauti an yataghanna bil qur'an yace Allah subhanahu wa ta'ala bi saurara wa wani abu ba irin yanda ya saurara wa manzo mai dadin murya wanda yake karanta alqur'ani kamar yadda na ambata a cikin sharhin Nawawi na Muslim cikin juz'i na 6 ya tattauna ma'anar wannan hadisi dalla dalla wa fi riwayatin qawluhu yace laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ba shi tare da mu wanda ainihin bai tsaya yana rera qur'ani ba fa qala sai Imam Ahmad yace kana ibn Uyayna yaqulu ibn Uyayna ya kasance yana cewa yastaghni bihi ma'anan yataghanna yastaghni bihi wanda bai wadatu da alqur'ani ba kamar yadda muka fasara kai ne malamin alqur'ani kana da dalibanka Allah ya maka karama suka ce zaka aje qur'ani gaba daya zaka je koyi ga yan computer ko zaka je ka kama wani aiki na gwamnati ko kuma zaka je ka kama noma saboda kana ganin qur'ani ba zai fushe ka ba to shine ma'anan mallam yastaghni bil qur'an ba karamin bala'i bane wannan da jafai jama'a kana cikin aikin karantar da alqur'ani da sunna ko kana aikin addini kace bari ka watsar mutanen Madina sun taba wannan tunanin bayan da aka gama fatuhu makka komai ya zauna lafiya sai suka zo suka yi meeting isu suka ce to tun zuwa mutanen nan mun daina kasuwanci mun daina noma mun daina aikin gwamnati mun tare a gindin mutumin nan ba mu da agenda ce tashi yanzu gashi gaba da dukiyar mu ta watsi tunda yanzu alhamdulillah alƙawarin da muka yi na taimakon shi mun cika mai lokaci yayi da zamu jingine addini a gebe mu koma mu ci gaba da kasuwancin mu sai suka bayar manzo Allah da wannan bakar shawara manzo Allah hankalin shi ya tashi sai da Allah ya saukar da ayoyi yana musu fada cewa za ku kuma kafirai ne bayan kun zama mu'minai za ku ja da baya ne kana cikin harkar addini wata ne kawai sai a ji ka watsar gaba daya ka kuma baka da aiki sai kasuwa ba ma a ganin ka sai an ga wani tsohon cassette wanda aka yi wazi a guru ko a abin nan a can lafiya sai wannan ba wani bane yana ina a ce ai yanzu dan kasuwa ne yana Abuja ba kullun yana kasuwa Wuse daga Wuse sai Dubai wai kana neman abinci ba ana ka neman abinci ba amma kake ban kana da addinin musulunci kuma wani zai gama neman abinci ran da zai mutu ma ƴaƴan shi idan ya mutu next meal abinci na gaba da zasu ci bayan rasuwar shi sai an ba su sadaka duk abincin da ya nema din ya cinye iya wanda ya nema bai ba komai ba na'am dalibai ma sun fi shiga yi fiye da malamai yamma mu dalibai mun fi shiga tunda malami yana da hujja ya ce wata kila ya iya abin da zai iya ko amma dalibi wanda yake halin koyon karatu ya fi kwa shiga wannan hadarin kuma ba irin su ne da suke zama fitina ga addini ba ba su riga sun nuna ba ya nuna kafin ya bara sai ya yi ban kwana da karatun bayan lokaci kankani sai zama an wuce iya karatun shi sai kuma ya je da wannan rabin ilimin da shi zai je ta da wata fitina ba karamin bala'i bane ka fara hadda ka gudu ka fara karatu ka gudu kana cikin harka addini ka watsar ka kama duniya bala'i ne kamata yake kai hatta ya atiyakal yake har sai ka mutu indai ka riga kai a tafayin kanka a cewa kai dan harka addini ne karatu ilimi nazari bincike koyo da koyarwa to ka dauka wannan shine shugul shagil dinka sai ka mutu babu wani maganar ritaya ko canza kada ko canjin wurin aiki yes in an shiga ba fita ne kamar dariƙa ne ko Allah ya sa mu dace a takeice yace Ibn Uyayna Sufyan dan Uyayna kenan ya fassara cewa yastaghni bihi wa qala Shafi'i Shafi'i yace yarfa'u sautahu yana daga murya shi shine ma'anan lam yataganna wa zakara lahu hadith Muawiyah ibn Qurra fi qissati surati fi qissati qira'ati surati al-Fatih wa tarji'i fiha ya bada labarin cewa ai hujjar shi shine wancan hadisin da muka ji a baya na sahabi Muawiyah dan Qurra da ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin daga muryar shi yana karanta alqur'ani yana tarji'i ranar fatuwar makka fa ankara abu abdullahi an yakuna ala ma'an alhal abu abdullahi ahmad dan hanbari kenan yace a wannan fasara da suka yi ba daidai bace ba zai zama wannan ma'anar shi wato yin lahani ba yin rerawa din ba wa ankara alhadith allati tuhajju biha fi rukhsati fil alhal dai yayi musun waɗannan hadisai da aka zo ana hujja da su wanda suke ba da sassauci akan a dinga rera ainihin alqur'ani rerawa ta karya ma'ana da karya lafuzza to kaji wannan dama yace daga mutane guda biyu ko daga Ahmad da ainihin Maliku to kaji maganganu daga mazhabin Imam Ahmad sai yace warawa Ibnul Qasim dangane da Maliku kuwa Ibnul Qasim a cikin mudawwana kenan ya ruwaito an Malikin daga Imam Malik annahu su'ila anil alhani fi salati an tambayi Imam Malik game da yin lahanin karatu rera karatu rerawa irin ta ɗan rerawa da kariya murya suna yi a cikin sallah fa qala sai Malik yace la tu'jibuni hakan ba shi burge ne wa qala yace innama huwa ghina'un yataghannawna bi wannan ai waka ce suke yin qur'ani sun mai da qur'ani ya zama waka ne suna rera waka li ya'khudhu alayhi darahima dan abasu kudi suna rera wannan karatu ne dan alhazan budi su ji dade shi su sallame su wa mimma ruwayat anhu alkarahatu daga cikin waɗanda aka ruwaito suna kyamar haka akwai Anas ibn Malik wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Sa'id ibn Jubair wal Qasim ibn Muhammad wal Hasan wa ibn Sirina wa Ibrahim an-Nakhai malan yace duka waɗannan malamai daga cikin sahabbai akwai Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda akwai babban malami cikin tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyib Allah ya kara masa rahma da malam Sa'id dan Jubair da Al-Qasim ibn Muhammad jikan Sayyidina Abubakar dan malamin su Imam Malik da Al-Hasan al-Basri kenan Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri da kuma Muhammad dan Sirina da malam Ibrahim an-Nakhai duka waɗannan suna kyamatar a dinga rera Qur'ani ana kakkare harshe dan karanta shi وقال عبد الله بن يزيد الأكبري سمعت رجلا يسأل أحمد وان مالم يتي ناجواننا تنبين إمام أحمد يناتي وادش ما تقول في القراءة بالألحان الله شغافة مالا ميكتي فتا ميه فتورك غمد كرنت القرآن تهني الريرا وريرا ويوت كيما فقال سيتي دشي مسمك كيمي سننكا فقال محمد شي سنانا محمد قال سي امام احمد يتي مشي اي سرك ان يقال لك شن ذاك جي دادي اتي مكا يا محمد مثالي شي ذاك جي دادي باتا ما سننك زوا هكا ممدودا اي تجن لفظ ذاك جي دادي سننك كوكو سنن الله ده magana Allah kake so a danga yi mata wannan lalata قال القاضي ابو يعلى القاضي ابو يعلى الفراكنا من لتافن طبقات الحنابلة babban malami bahambale yace hadhihi mubalagatun fil karaha kaga wannan yana gwada maka imamu ahmad ya kai matuka wajen kyamatar wannan abin ne wa qala al hasan ibn abd al aziz al jarawi awsa ilayya rajulun bi wasiyatin yace wani mutum ya bani wani wasiya wa kana fi ma khallafa daga cikin abin da ya bari ya ce ne in ya mutu a bani kaza a cikin dukiyarsa sai zama daga cikin abin da ya bari a bani khallafa jariyatan taqra'u bil alhan a cikin gadan shi akwai wata baiwa wacce ta kware wajen karanta ainihin wato qur'ani da irin wannan rerawa wata baiwa tsohuwar ɗan musabaka ce halako wa kanat aksara tarikati wa ammatiha ta kasance kuma ita ce take da kaso mafi tsoka a cikin gadan shi ma'ana a cikin gadan da ya bari gaba daya in an yi kimar gadan to kace kudin wannan baiwa shine abu mafi tsoka a ciki fa sa'altu ahmad ibn hanbal wal harith ibn miskin sai na tambayi malam ahmad dan hanbali Allah ya kara mishi rahama da wani malami mai suna al harith ibn miskin wannan malamin alqali ne da maliki dan kasar misra babban malami ne yana da tarihi a cikin littafin siru alamin nubala da tarihu bagdad babban malami ne yana daga cikin wanda suka sha wahala a lokacin mas'alan khalqul qur'an an kama shi an garkame shi zamanin waɗannan sarakuna su ma'mun yaro su hijira da shekara 250 Allah ya gafarta mishi. Yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Sunan Nasa'i, babban malami ne Al-Harith ibn Miskin, alƙali ne mutumin ƙasar Misra ba maliki, da haka namu ne ko wa Aba Ubaidin da Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam kenan, babban malami, babban malamin hadisi da lugar Arabiya. Na tambayi duka waɗannan shehunan malaman, na ce da su kaifa ubi'uha, yaya zan yi in saida wannan baiwa, za a yi mata kima a matsayin baiwa mai ilimin rera waka ko kuwa a matsayin baiwa ga magari? Don aka zo yi ma abu balu, idan kamar misali bawa za a mishi balu, kamar da yanzu misali masu yi ma gidaje kuɗi, dillalai da makamantan suke ma gidaje kuɗi ko ana yi ma gida kuɗi a matsayin shi na property din, sannan kuma za a ƙara mishi kuɗin location din shi ko wuri fili a wuri kaza ko a gari kaza, ya fi wuri kaza ko gari kaza daraja saboda location. To haka bayi suke, wannan bawa ne, wannan ma bawa ne. To amma aka zo musu kuɗi, sai zama ɗaya daga cikinsu ya iya wata sana'a ko yana da wani ilimi ko yana da wata tajriba, to ya fi ɗayan, ya daga san kare da kare, wanda aka mishi horo da wanda ba mai horo ba, kuɗinsu ba ɗaya ba. To shine sai ya ce ya za a sai da ita, sai kafakalu suka ce bi'ha sadaja, ana karantawa ne da wasali sama akan zalu, sadaja, sadajatan, sai da ita da kuɗi kankani. Aka ce sazaj ko sazij, ana nufin basit ko kalil, abu wanda yake dan kankani dan hikin nan. Aka ce mutum sazij, ana nufin mutumin da bai da wani ilimi, jahili ko talaka ko ordinary ko mara wanda bai da wata miza da ta dauri akan kasancewar shi dan adam. Asalin kalmar sun ce ba Balarabiya ba ce, kamar yadda ainihin wato al-Imam al-Jawaliki ya ambata a cikin littafin sa shida, malam ainihin wato mai kamusul muhit Fairuzu Abadi sun ambaci cewa wannan kalmar asalin ta ba Balarabiya ba ce, dan a Larabci babu asali na ainihin madda kalma wanda zaka samu bayan sinun sai kuma zalun. Sinun zalun, dan in ka cira alif din na wannan alif na fa'il zai zama sa, sazaja, sazaja. To babu waɗannan sinun zalun saboda makharij ɗinsu suna da taba'udi, suna da wahalar furtawa. Sazaja kaga daga zuwa akwai taba'ud bainal makharajaini. To Larabci kuma baya tafiya da irin wannan ɗabi'ar wanda ta za ta ba mutum wahalar furtawa. Ina fata mun gane wannan. Da wannan waɗancan malamai suka kafa hujja suka ce to suna ganin wannan kalma tana daga cikin abin da ake cewa ad-dakhil, wato kalmomi ne waɗanda aka aro su zuwa yaren Larabci duk da an kasa wato tantance menene source ɗin aro ɗin, domin yarurruka da kake ganin su jama'a kamar mutane ne, ba sa iya rayuwa a matsayin wato ɗan adam kamar da suke cewa it's a social being, wato halitta ce wanda Allah bai yi ta tarayi ta kadai ba, sai ta rayu cikin ƴan uwanta mutane. To haka yarurruka Allah bai yi su rayu al-alahidatin ba, sai dai su rayu da junansu, suna cakuɗeɗeniya da junansu. To haka samu kuma cakuɗeɗeniya, akwai abin da ake cewa al-akhdhu wal-ata, at-ta'assur wat-ta'sir, koyo da koyarwa ko ɗauka da ɗauka. Kamar yadda kaga misali idan ka kalli kamar garin Zaria ɗin nan yanzu ko Kaduna ko Kano ko makamancinsu, ba akwai anguwanni wanda suke cakuɗene al'ummomi daban-daban. Cakuɗeɗeniya ta haifar da al'ummomin sun koyi al'adun juna, suna iya magana da harshen juna, suna iya cin abincin juna, suna iya accommodating al'adu da ɗabi'ar rayuwar juna. Ko mun gane? Yanzu watakila bafulla ce, gama garin bafulla ce, ba zai iya cin amala ba saboda bai taɓa ganin ma amala ba hala. Amma wanda aka haifa ɗan bafulla ce a sabon garin Zaria ko sabon garin Kano, sai ga ya iya cin amala, in ya je ma ci abinci sai ya fi son ya ci amala fiye da ya sha fara, saboda ya saba da masu cin amala ko? Yawwa. Amma yanzu kai da baka taɓa cin amala ba, in ka tafi Ogbomosho yau ko Shaki ko Lagos ka je, sai ka samu kanka a cikin haɗari, ka rasa abin da zaka ci. Sai a kira sallar magariba, ka rasa abin da zaka ci. Saboda inda kawai ga irin wannan abincin ne. Kamar yadda haka wanda ya zo Kano zuwan farko daga can ya je Kano, aka ba shi fara ko tuwo ko gurasa, an yi ci sai ya amai. Ba haka ba ne? bayan kwanaki amma sai gaji har karin magana ya iya. Ina fata mun gane wannan. To a take shi wannan kalma ba balarabiya bace inji waɗannan malamai, amma ma'anarta shine a sai da ita da kimar ta cewa kawai kamar bata iya komai ba, dan wannan abin ta iya ba alheri bane, bai da wata kima a addinance. Fa akhbartuhum bima fi bai'ihan min an-nuqsan, sai na ba su labarin cewa in aka sai da wannan baiwa a haka, to an naƙasa dukiyar magada, domin ita ce abu mafi daraja a cikin dukiyarsu. In kun ce a sai da ita watakila za ta yi miliyan ɗaya, in tana da kimar a matsayin mai ilimin rerawa, inda ba ta da wannan kimar ta dawo rabin miliyan, kaga an cutar da kuɗin magada da wajen 500,000. Tunda na gaya musu haka suka ce kalu, su fakalu suka ce biha sazaja, ka sai da ita haka nan babu kima. Qala al-qadi, al-qadi Abu Ala yace wa inna ma qalu zalika, abinda yasa waɗannan malamai suka faɗa haka, li anna sama'a zalika minha makruh, saboda sauraron ma wannan irin karatun daga wajen ta abin kyama ne, abin kyama ne a ganka da kasa na karatun tangimi kana saurara kenan. Ko mun gane, dan kana rawwaja barna ne inji malamai daga can zamanin da jama'a ba yanzu ba. Fala yajuzu an yu'awada alai, tunda bai halasta a saurara ba, to bai halasta idan an ji a bayar da kuɗi a madadin shi ba, bai halasta a biya kuɗin wannan aikin ba, tunda bai halasta a saurara ba. Ko mun gane, kaman kai ne kana koba shagon ka, sai masu kiɗa su suna ta gwalan-gwalan-gwalan, wai suna maka yabo suna ƙara ziga ka, to farko tukunan bai halasta ka ji wannan abin da suke ba, na tashe ko kiɗa ko bara ko roƙo ko daka, by extension bai halasta ka ɗauki kuɗi ka basu ba, shine irin wannan. Dan abun makruhi ne, to haramun ne kenan a bada iwat a kan shi. Duk abin da yake irin haka ba a bada iwat a kan shi, ƙarin haramci ne a kan haramcin rashin sauran shi ko kallon shi. Kai ilhaƙin wannan da irin abin da mutane suke na ɗaukan haya na masu kiɗa, su zo su musu kiɗa wajen biki ko wajen wani taro, ko su buga musu band da masu zuwa abin nan studio su a rika susuwa na ɓarna na fina-finai su ba da iwat a kai, duk wannan bai halasta ba, domin mu'amalanta abin asali ba ta halasta ba, haka kuma bai halasta a ba da wani makwafi a kan shi ba. Ko mun gane wannan, makwafin nan sawa'un na haya ne ko na saye ne. Allah ya tsare mu. Sai malam ya ce وقال ابن بطال, ابن بطال من شرح البخاري kenan ko yace qala taifa, wasu bangaren malamai suka ce at-taghanni bil qur'an, ma'anar at-taghanni rera al-qur'ani huwa tahsinu sauti bihi, shine dadada murya wajen karanta al-qur'ani, wat tarji'u bi qira'atihi, da yin kwangaba kwambaya in ana karanta al-qur'ani. Qala yace wattaganni bima sha'a min al-aswati wal luhuni huwa qaul ibn al-mubarak, mutun ya rera al-qur'ani ya rera shi iya yadda ya so babu wani haddi, to an samu ibn al-mubarak ya bada irin wannan fatawa. An umara wan nadr ibn shumayl, da malan nadr dan shumayl, yanzu bangaren masu halastawa kenan. Qala ibn batal yace wa mimman ajaza al-alhan fil qur'an, daga cikin wanda ya ainihin wato halasta rera alqur'ani rerawa ya wuce kima, akwai zakar at-tabari an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu kana yaqulu li abi musa, an samu cewa imam at-tabari mai tafsiri ya ambata cewa umar dan khattab yakan ce da abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, zakkirna rabbana, zo ka tuna mana ubangijinmu. Fa ya karau abu musa wa ya talahan, sai abu musa ya dinga karanta alqur'ani yana yin wannan lallauya harshe. Wa qala yace manistata an yi taganna bil qur'ani ghina abi musa falyafal, ce duk wanda zai iya, inji umar kenan, duk wanda zai iya karanta alqur'ani irin karantawa abu musa, to ya aikata haka. To kar mu manta wannan abu musa al-ash'ari shine muka ji hadisin sa daga annabi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya ji shi yana karatu, ko manzon Allah ya yake ci mishi, an ba shi murya irin muryar Dawuda alayhi salam, ko laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawuda, al Dawuda anan ma'anar shi Dawuda kawai, an ba shi murya mai dadi kamar sarewa, irin dadin sarewa kamar murya annabi Dawuda. Annabi Dawuda ya shahara daga cikin abin da Allah ya mishi na karama da mu'jiza, shine Allah ya mishi sauti mai dadi, ko magana gama gari yake ana iya ainihin detecting wani dadi na musamman a cikin sautin sa. Haka ainihin malamai suka fassara wannan waje. To kaga kenan ma'anar irin wannan karatun da Abu Musa yake anan wajibi ya mai da shi zuwa ma'anar karatun da Annabi ya yi ba lahani irin wannan na mutane ba. Ko mun gane wannan? Saboda irin wanda Annabi ya ji shi yana yi to shine kenan irin wanda yake wasu Umar. Kun ba haka ba za a samu ainihin tafka da warwara a cikin abin da yake a can da abin da ake fasarawa na. Wa kana Uqbah ibn Amir min ahsani an-nas sautan bil Qur'an. Uqbah dan Amir na daga cikin mutane a cikin sahabbai da suka fi kowa dadin murya cikin karanta Al-Qur'ani. Fa qala lahu Umar wa tarana sai Umar yace da shi a arid alayya surata kaza zo ka karanta mini sura kaza. Fa arada alayhi sai Umar ya karanta mishi wannan sura. Fabaka Umar sai Umar yayi ta kuka wa qala yace ma kuntu azunnu annaha nazalat kina rantsi da Allah na ya karanta wa Umar. Fa qala lahu Umar a'rid alayhi surata kaza. Umar yace da shi karanta mini sura kaza. Fa arada alayhi sai ya karanta wa Umar wannan sura. Fabaka Umar sai Umar yayi karatu amin yayi kuka ko wa qala yace ma kuntu azunnu annaha nazalat kina rantsi da Allah kamar ban san sokar da wannan sura ba. Shine magana da muke da a farkon karatun nan akwai wurin da in wani ya karanta sai hankalinka ya tashi fa da inda kai ka karanta to da yanzu da hankalinka ya hadu ne kai akan saurare da tadabburi ba kokarin halarto ayoyin ban kana karatu kenan misali daga haddaka ko kuma kallon mushafin ba. To idan hankalinka ya hadu akan sauraron kadai sai ga Allah ya maka fatahi wajen fahimtar Qur'ani wanda kuma dama shine asalin maqsudi. Kitabun anzalnahu ilayhi mubarakun liyadabbaru ayati su ake a karanta ayi tadabburi. Tadabbur din shine ma'anan kokarin halarto da ma'anar dake ciki da fahimtar sakon dake ciki sakon fikihun dake ciki sakon wato tauhidi ko labarin lahira mu'jizar dake cikin Al-Qur'ani ta kyakkyawan zubin da tsarin maganganunsa duk wannan ana so mutum ya dinga iya halarto shi kuma wannan ibada ce ita kanta jama'a domin Allah ne ya ambata liyadabbaru ayati. Ina fata mun gane wannan fahimtar Al-Qur'ani da tadabburin shi ibada ce. To idan mutum yana saurare ne ya fi samun yanayi mai kyau na ya tadabburi fiye da in shi yake karantawa. In shi yake karantawa nan ya fi samun yanayi na samun lada ne ladan tsurar tilawa amma ladan tadabburi ya fi samuwa ga wanda yake saurare. To kar mu manta fa duk wannan abin da muke magana fa ana yin shi ne da tunanin cewa mutane fa sun san me Qur'ani ke cewa ko ba haka ba bayan yadda muke rayuwa din nan a matsayin tukari ba mu iya larabci ba in ana karantawa sai dai mu tage da kai kamar kadangaru kawai. To wannan kaga bai da rabo a cikin ma'anar tadabburi jama'a abin da ya kamata ya ruga ya je inda zai koyi larabci irin na Al-Qur'ani wanda zai ba shi damar ya iya fahimtar sakon da ke cikin Al-Qur'ani. Malaman da suke tarhisi wa mutane cewa babu komai ba sai sun iya larabci ba ranar alkiyama za su iya wallahi tallahi ƙarya suke sa su ta mutane ne babu wanda zai koya maka larabci alkiyama dan baka iya ba babu wannan dalilin. In ka je alkiyama baka iya larabci ba haka zaka tashi a tukarinka baka iya larabci ba watakila da an je aljanna an wuce taren kiyama watakila ya zama koyar da larabci a Qur'ani yana da sauki aljanna akwai sauki ko tunda can walakum fiha ma tashtahi al-anfusani amma a taren kiyama babu wanda zai larabci inda yake a duniya ba duk wanda yace za iya kawo hujja domin hadisi cewa dai annab Allah zai magana da mutane ba da mai fassara ba. Ina ma'ana haka kenan kowa da yaren da yake ji shine babu bukatar mai fassara babu interpreter da sai a ce Allah zai magana da kowa da larabci ko da yare kaza saka kowa ya je koyi arabiya da ta bashi damar iya alqur'ani wannan wajibi ne ga mutumin da yake musulmi dan ya fahimci alqur'ani baya ga haka ya san cewa kuma aiki ne na ibada ya tsaya yana sauraron karatun da nufin yana kokarin fahimtar alqur'ani. Mutane suna iya zama su yi isra'i ga labarai da surutai da sharhohi da firar banza su kasa kunne dan su saurara yanzu duk sanda za a yi wani labari na musamman, wani breaking news ko wani shugaba zai wani jawabi wanda ake ganin jawabin yana da wasu muhimmanci ko wasu abubuwa da ake sa ran aji, ranar kaza shugaba kaza ya zo, sai ga mutane sun zauna sun natsu suna jin wannan jawabin a TV ne ko a radio ko a ina ne, amma na katun Qur'ani ko wani harkar shi bai damu da sai ya iya fahimta abin da yake karanta ko ake karanta mishi ba. A takaice yace sai Umar yace wallahi sai naji kamar ba a taba saukar da wannan aya ba. Qala yace wa ajaza Ibn Abbas, Ibn Abbas ya halasta karanta Al-Qur'ani da rerawa din, wa Ibn Mas'ud wa ruya an Ata Ibn Abi Rabah, an ruwaito wannan magana har ila yau daga sahabi daga tabi'i Ata dan Abi Rabah. Qala ya ci gaba da cewa wa kana Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Yazid yatatabba'u sawt al-hasana fil masajid fi shahr Ramadan. Abdurrahman dan Aswad dan Yazid ya kasance yana bibiyar masallatai cikin watan azumi, yana cigiyar ina ne ake da sauti mai dadi sai je ya salla ashin din shi a masallacin. Wa zakara at-Tahawi an Abi Hanifata wa ashabihi, al-Imam at-Tahawi ya bada labari daga al-Imam Abu Hanifa da malaman mazhabin shi, annahum kanu yastami'una al-Qur'ana bil alhan, cewa suna sauraron irin wannan karatun al-Qur'anin da ake da lahani. Wa qala Muhammad ibn Abd al-Hakam, malam Muhammad ibn Abd al-Hakam shi kuma yace ra'aitu abi wa Shafi'i, naga babana Abd al-Hakam kenan da Shafi'i, wa Yusuf ibn Umara yastami'una al-Qur'ana bil alhan, suna sauraron al-Qur'ani da irin wannan lahani din. Wa hadha ikhtiyar ibn Jarir al-Tabari, wannan tun maganganun Ibn Battal ne kar mu manta, karshe yace wannan shine zabin Ibn Jarir al-Tabari a cikin ainihin littafin shi haka ya bayyana. Sai malam yace qala al-mujawwizuna, wanda suka ce ya halasta a dinga karanta al-Qur'ani ana rera shi, ana ainihin rerawa rerawa ta wuce kima, wal lafdhu li Ibn Jarir, masu fadan wannan magana suna da yawa, amma lafazin da za a kawo a nan Ibn Jarir din can da muka ji Ibn Battal yayi ishara akan cewa shi ma yana ganin halasci, to lafazin shi ne za a kawo a nan daga cikin malaman da yake ne da suke ganin wannan halacci. A cikin malaman zaman nan da muke raye akwai malam Bashar Awad Ma'ruf mai tahqiqin littafan nan su Siru Alamin Nubala Tarihul Islam na Zahabi da makamantan su, babban malami mutumin kasar Iraki yana raye har yanzu, yana da wani bahasi za mu gabatar da shi a gaba insha Allah. Bahasi ne aka kankani da yi akan ainihin hukuncin at-tagani bil Qur'an irin wannan na lahani din, ya tike akan cewa ya halasta. Akwai kuma wani malami mutumin kasar Suriya shine malam Sheikh Labib As-Sa'id, shi kuma na littafi kankani mai suna at-tagani bil Qur'an, littafin nan a cikin maktabar Shamila, an kana da maktabar Shamila a computer ka, sunan shi kenan at-tagani bil Qur'an, shi kuma ya tike akan cewa bai halasta ba. Za dai mu zo mu ji maganganu daban-daban, inda kaji Ibn al-Qayyim ya fara kawo su cewa akwai sabani, akwai ainihin tufka da warwara da makamantansu. A takaice yace Ibn Jarir al-Tabari yana cewa ad-dalilu ala anna ma'ana al-hadisi tahsinu as-sauti wal ghina'u al-ma'qul alladhi huwa tahzinu al-qari sami'a qira'ati, dalili akan cewa hadisin laysa minna man lam yatazanna bil Qur'an, da hadisin cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina lin-nabiyyin hasana tarannum bil Qur'an, cewa wannan abun yana nufin kyautata murya da rerata rera wanda bai wuce haddin hankali ba, wanda in kana rerawa kai mai karatu zaka sanya zuciyar masu saurare cikin bakin ciki da damuwa da tashin hankali har su fara kuka, kama annal gina'a bishiri, kama yadda rera waka huwal gina'ul ma'qul, shine rerawa wanda hankali ke iya dauka, allazi yutribu sami'ahu, wanda yake motsa zuciyar mai saurare. In kana sauraron waka, wannan rerawa da ake yi ana daga murya ana sama ana kasa, shine ke sa mutumin da ya saba sauraron waka ya ji cewa ya shiga cikin wata duniya ta daban, yana gida kai, yana rufe ido, yana bi, yana ainihin tsaki ko yana kwafa da makamantansu. Me ke sa yana yin wannan? Shine hawa da faduwar murya, rerawa ko? To haka hawa da faduwar muryar mai karanta alqur'ani ta sanya mai saurare ya zama ya shiga cikin wani hali, ya shiga cikin wata wato siga ta damuwa har ya kuka. Ibn Jaririn yace dalili akan cewa wannan shine fassaran wurin marawa Sufyanu anil Zuhri an Abi Salama an Abi Hurairata annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala, cewa manzon Allah yace ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin hasanat tarannum bil Qur'an. Manzon Allah yace Allah bai taba bada izini ga wani annabi yayi abin da yayi kamata yayi ba, kamar yadda ya bada izini sakakke ga annabin shi mai dadin murya wajen rera alqur'ani, cewa ya ba al'ummar shi dama su rera alqur'ani. Wa maqulun inda zawul hija, Ibn Jaririn yace abinda hankali zai dauka a wurin masu hankali anna tarannuma la yakunu illa bis sauti idha hasanahu. At tarannum shine rerawa, baya kasancewa sai inda murya mai kyau, al mutarannam wanda aka dinga ainihin gyara ta ba abatta tafi a dabi'ata ba, wa qarraba bihi kuma ya ainihin samu hawa da faduwar murya. Wa ruwiya fi hadha al hadisi, an ruwaito game da wannan hadisi cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina nabiyyin hasan as-sauti yataganna bil qur'ani yajharu bihi. Allah bai bada izinin wani abu kamar yadda ya bada izini ga annabi mai dadin murya ya dinga rera alqur'ani yana bayyanawa ana jin rerawa ba. Qala at-Tabari, sai Tabari yace wa hadha al-hadithu min abyani bayani anna zalika kama qulna, wannan hadisi na daga cikin bayani mafi fitowa fili akan cewa abin yana magana akan alqur'ani da rera shi ba wai alqur'ani da wadatuwa da shi ba. Qala yace walau kana kama qala ibn Uyayna, inda fassara wajen kamar yadda dan Uyayna ya faɗa, Sufyanu dan Uyayna ya faɗa ne cewa ya'ani yastaghni bihi an ghairi, yace wai ana nufin mutun ya wadatu da alqur'ani ya bar duk abin da ba alqur'ani ba. Lam yakul li dhikri husni sauti wal jahr bihi ma'ana, to da babu dalilin da za a ce li nabiyyin hasan sauti a ci kuma ce yajharu bihi, fadan da aka yi cewa hasan saut da kuma yajharu bihi ya nuna karina akan cewa rerawa ne, domin sauti mai dadi shike da alaka da rerawa, bayyanawa shike da alaka da rerawa, waɗannan ba su da alaka da wadatuwa da alqur'ani. Wal ma'ruf fi kalam al arab, yace abinda yake sananne a maganar larabawa anna taganni inma huwa al ghina'u alladhi huwa husnu sauti bit tarji, aka ce at taganni ana nufin rerawa da dadin murya da kuma ana kaiwa gaba ana dawowa. Qala ash-sha'ir, mawaki yace Hassan ne fadi waka yace taganna bish-shi'ri imma kunta qa'ilahu innal ghina'a li hadha ash-shi'ri midmaru, yace taganna bish-shi'ri ku dinga rera waka imma kunta qa'ilahu, duk sanda zaka fadi waka ka dinga rera ta, kaka fadi waka haka sakakke kaman gama garin magana, innal ghina'a li hadha ash-shi'ri midmaru, domin dama ita rera waka wani abu ne da yake saki a cikin waka, don ana so ayi waka to ya kamata a rera ta ne. Qala Ibn Jarir yace wa amma da'a'ud za'im an tagannaita bi ma'ana staghnaita fashin fi kalam al-arab, wanda suka riya cewa wai tagannaita, lafazin tagannaita yazo da ma'anan istaghnaita wadatuwa, cewa abu ne da yake yayadu an saba jin shi a labarin a maganganun larabawa. Falam na'lam ahadan qala bihi min ahli al-ilm bi kalam al-arab, wannan zancen mu wa musan wani masanin zancen larabawa da ya faɗe shi ba. Wa amma ihtijajuhu li tasih qawlihi bi qawli al-aisha, yadda ya nemi kuma ya kafa hujja da maganan Aisha ainihin mawaki daga cikin mawakan asarul jahili, ya ainihin kawo hujja yace wa kuntum ra'an zamanan bil iraqi afifal munakh tawila taghan, wa kuntum ra'an zamanan bil iraq, yace na kasance mutumin da ya kasance tsawon lokaci ina ƙasar Iraki afifal munakh, ina zauna a wani wuri wanda yake wato ba wuri ne mai madaukaki ba, wuri ne wanda yake na talaka ko kuma wanda bai kai ya kawo ba. Tawilat taghan, tawilat taghan mai tsayin at taghan, sai yace su sun fassara su Ibn Uyayna da makamantansu sun fassara annan tagan bi ma'ana tawil al-istighna, na dade ina wadatuwa da kaina ban nemi abun wani ba. Yace wannan da suka kawo suna so su fassara shi da cewa at-tagan anan da ma'ana istighna'i, waza ama annahu arada bi qawlihi tawil at-tagani tawil al-istighna fa innahu ghalatun minhu. Ibn Jarir yace wannan kuskure ne daga masu wannan magana. Wa inna ma anal a'asha bitaganni fi hadha al-mawdi' al-iqama. A'asha yana nufin taganni anan wurin, iqama zama a waje, min qaulil arab, kamar da yaraba suke cewa ghana fulanun bi makani kaza, wani yayi gina a waje kaza, ma'ana ya zauna wurin, idza aqama bihi, in ya zama masaukin shi ne inda ya gida. Wa minhu qawluhu ta'ala, irin wannan shine fadan Allah da yake cewa ka allam yagnau fiha, ka allam yagnau fiha, in ka duba garuruwan mutanen baya da aka halakar, ka allam yagnau fiha, kamar ka ce da basu zauna a wajen ba. Wannan cikin suratul a'raf kenan ko. Wastashhadu bi qawli al-akhari, kuma ya kafa hujja da magana wani da yake cewa kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idha mitna ashaddu taghaniya, kilana mu biyu ghaniyun an akhihi, mun wadatu da ɗan uwan junanmu, hayatahu tsawon rayuwarmu, wa nahnu idha mitna, idan kuma muka rasu ashaddu taghaniya, za mu fi haka tsananin wadatuwa daga junanmu. Wannan baiti ne shi ma daga cikin ainihin baitocin wani waƙi mai suna Sayyaru ɗan Hubaira, kamar yadda ainihin suka kawo shi a cikin littafin Al-Hamasa da Agani ta Ibn Ta'ata Abul Farid Al-Asfahani. Malam ya ce fa innahu ighfalun minhu, wannan wato kauda kai ne daga barin gaskiya, wa zalika li anna at-taghani tafa'ulun min at-taghanni, domin taghana lafazi ne da yago da ainihin wato siga na tafa'uli, shine musharaka a wajen aiki. To ana cewa lokaci ya kure, ina ganin bari mu tsaya akan wannan gaba, idan muka bi sai mu tashi daga inda yake cewa wa amma istishhaduhu wa istishhaduhu bi qawli al-akhar, saboda kar mu zama mun ainihin wato wuce kasadin mu abubuwan ba su shiga yadda ya kamata ba. Sai Allah ya kai mu goben Allah ya so, sai mu tashi daga nan mu ainihin wato kuma ga ina za mu kai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي لا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير تلاتة عشرين دأكو غوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو دايا دري حدود تلاتين دبقوي دي دي دا عشرين دتقوص غوت جون shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kaset na 82 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam al-Thani, Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, dangane da tsarin rayuwar manzon Allah da halayen shi da yadda yake gudanar da al'amuran iyalansa da yadda yake ibadoji da yadda yake gudanar da sojojin shi na musulunci da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Ibn Qayyim al-Jawziya ya kai matuƙa wajen tattara bayanai dangane da waɗannan masail din. Malamai suna mashi jinjina musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a inda yaje aikin haji ƙasar Makka daga ƙasar Dimashku, baya tare da komai daga cikin kayan littafin shi da sauran kayan aikin sa. Allah ya saka mashi alkhairi. A darasin baya mun fara tattauna ainihin gabar da malam yake kawo mana tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, dangane da karatun alqur'ani da natsuwa wajen karanta alqur'ani da yin kuka wajen karatun alqur'ani mai girma da kuma mustahabbancin kyautata sauti na mai karatun alqur'ani. To anan ne Ibn Qayyim al-Jawziya ya ainihin sauke lamba inda yake tattauna mas'ala dangane da ainihin wato alhan shine rera alqur'ani ta hanyar ƙara maddoji fiye da kima da tsawaita ainihin jan harufa da hawa da saukan murya. Domin fara tattauna wannan gaba ne a inda muka ji ya ce akwai sabani tsakanin malamai, wasu suna ganin halasci wasu suna ganin bai halasta ba. Ya fara kwararo mana bayanai daga bangarorin guda biyu. Muna jin maganganun da yake daukowa daga malam Ibn Jarir al-Tabari, daya daga cikin malaman da suke ganin halascin a dinga rera alqur'ani da irin waɗannan alhan din. A cikin waɗannan maganganu da yake daukowa Ibn al-Jawzi Ibn Jarir al-Tabari yana mayar da martani ga waɗanda yake da husuma da su akan wannan gaba, waɗanda suke da fahimta sabanin tashi. A inda yake dauko gabobin maganganun da suka yi yana cewa kaza ba hujja bane, kaza ba hujja bane. Za mu tashi inda yake cewa wastishhaduhu biqawlil akhar. Daga cikin abubuwan da masu wancan magana suka faɗa, suna kafa hujja da maganganun mawaka, maganganun wani mawaki daban. Alal misali inji Ibn Jarir al-Tabari da suka kawo wakar mai fadan cewa kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idha mitna ashaddu taghaniya, kilana dukkanin mu biyun ghaniyun an akhihi, wadatattu ne daga dan uwansa, kowa ya wadata daga dan uwansa, hayatahu tsawon rayuwarsa, wa nahnu idha mitna, sannan idan muka rasu ashaddu taghaniyan, za mu fi haka tsananin wadatuwa daga junansu. Bayan da Ibn al-Jarir ya kawo wannan baiti sai ya ce fa innahu ighfalun minhu, mutumin da ya faɗi wannan magana ya kafa hujja da ita akan cewa lafazin ghana ghaniyun da istaghna da makamantansu suna nuna wadatuwa daga barin wani abu, yace to wannan ighfalun wato rashin fadakuwa ne. وذلك لأن التغاني تفاعل بمعنى تغنى. ومن لفظ تغاني أتكين ونن بيت يازوني دمعنى تفاعل وندكي بعد معنى مشاركة كمان دا أتي تضارب تقاتل وانا ياي فتا دوان سودك بيهن سنة تارية وجن أي كتا أي كن سيأكا ونن ألف أذكان كاني دا تاون تفرقو نموكوان قاتل ياي فدا da wani haka dan aka ce daraba ya daki wani ya nemi ya daki wani amin to idan aka ƙara ta'un ya koma taqatala tafa'ala haka taghana zai zama su biyun kowa yayi ma dayan irin abin da ya mishi. Yace ma'anar wannan lafazin kenan anan idza staghna kullu wahidin minhum an sahibihi, ma'anan taghana shine idan ya zama kowane ɗaya daga cikin su ya wadatu daga ɗayan. Kama yuqalu, kamar yadda ake faɗa a Larabci a ce tadarabar rajulani, mutanen guda biyu sun yi daki indaka, idza daraba kullu wahidin minhuma sahibahu, idan kowa daga cikin su ya daki dan uwansa, wata shatama hakan aka ce sun yi zagi in zaga, wata qatala sun yi fada sun yi yaki junansu. Wa man qala, wanda duk yace hadha min fi'lif nayni, cewa wannan aikin mutum biyu ne, lam yajuz an yaqula mithluhu fi fi'lil wahid, kaga bai halasta ya faɗi irin wannan fasarar game da aikin mutum ɗaya ba. Fa yaqulu alal misali, yace taghana zaidun wa tadaraba amru, kaga mutum ɗaya ba za a yi mishi amfani da lafazin taghana ko tadaraba ba, ba za a ce taghana zaidun ko a ce tadaraba amrun, amru ya daki juna shi da wane, haka taghana ya wadatu da juna shi zaidu shi da wane. Wa zalika ghairu ja'izin an yaqula taghanna zaidun bi ma'ana istaghna, yace kuma wannan ba zai zama ya halasta ba a larabcin a ce taghanna zaidun bima'ana staghna, Zaidu yayi taganna mu ce ma'anar shi ya wadatu illa an yurida bihi qa'iluhu annahu azhara al-istighna sai dai in mai maganar ma'anar da yake so ya bayar saƙon da yake so ya isar shine yana cewa Zaidu yayi tazahuri yayi kokarin ya nuna kamar ya wadatu alhalin bai wadatu ba to anan zai yi amfani da lafazin taganna sai bu da ma'anar tazahur shine mutun ya dinga nuna abin da bai yi da shi amma inda da ma'anar wadatuwa ne to ba zai zo da wannan sigar ba wa huwa ghairu mustaghni yana kokarin bayyana wadatuwa alhalin bai wadata ba kama yuqalu kamar idan aka ce tajallada fulanu wana yayi dauriya shine ma'anar tajallada kaga yana jin zafi amma sai yake bayyana raunin sa ko kukansa ko damuwarsa sai ya daure to sai a ce tajallada ala wazni tafa'ala kamar da yake cewa takallafa haka kamar da yake cewa ainihin wato tasattara yayi shigan bultu kaga ba asalin yanayin shi ya bayyana da shi ba hakan aka ce tanaffa yana ainihin alfahari ko takama wannan dai sigar ta tafa'ala tana zuwa da nuna ma'anar tazahur mutum ya dinga bayyana akasin matsayin da yake ko sigar da yake yake cewa idza azhara jaladan min nafsi in ya bayyana ainihin wato daurewa wa huwa ghairu jalidin alhalin ba mai kwari bane shi ba mutum ne wanda yake an san shi da jarunta ba wa tashajja'a haka haka ce tashajja'a yayi kokarin ya fito da surar jarimi wa takarrama yana kokarin ya bayyana da surar karimi alhalin ba karimi bane a wancan kuma alhalin ba jarimi bane to shine tazahur fa inna fa in wajjaha muwajjihu litaghanni bil qur'ani ila hadha al ma'na ala bu'di min mafhum kalam al arab kanat al musiba fi khata'ihi fi dhalika a'za yace idan wani ne kokarin ya karkatar da fassarar taghanna bil qur'an kar a ce wai rerawa ya karkatar da ita zuwa ga wannan ma'ana za ta nuna me kenan mutun yana kokarin ya bayyana ya wadatu da alqur'ani alhalin bai wadatu ba yana so ya nuna alqur'ani ya ishe shi alhalin hakikanin gaskiya alqur'ani bai ishe shi ba to idan mutun ya karkatar da wannan ma'ana zuwa ga haka tare da cewa ma'ana ce mai nisa daga gaskiya malam ibnu jaririn yace to musibar da ya fada ciki ta kuskure ta fita wadancan masu cewa taganna shine wato wadatuwan mun ji yana so ya tabbatar da cewa wadatuwan kuskure ne a fassara dan lafazin bai daukan haka sai dai in ana so a nuna wato bayyana wadatuwa alhalin a hakikanin waqi'i ba a wadatu ba wannan shine ke da shawahid da za a iya bai wasigar ma'anar amma kuma in aka dauki wannan ma'ana yace to musiba dake cikin kuskuren ta kuma fi waccan kaga ahlahu ma murrun kenan kamar da Balarabe yake cewa ya ci gaba da cewa li annahu yujibu ala man ta'awwalahu an yakuna Allahu ta'ala dhikruhu lam ya'zan li nabiyhi an yastaghniya bil qur'an dan zai zama a cikin wannan fassara to ma'anar ta shine gabaki daya Allah ubangiji bai baiwa annabin shi dama ya zama ya wadatu da alqur'anin ba wa inna ma azna lahu an yuzhira min nafsihi li nafsihi khilafa ma huwa bihi min alhali zai zama abinda lafazin ke cewa shine Allah ya baiwa annabi izini ne ya dinga bayyana sabanin halin da yake ciki ma'ana ko yana cikin wata damuwa ya dinga nuna a ai bai cikin damuwa qur'ani ya ishe shi wa hadha la yakhfa fasaduhu kaga wannan barna ce da ba ta buya a cikin wannan fasara qala ibnu jaririn ya cigaba da cewa wa mimma yubayyinu fasada ta'wili ibnu uyayna daga cikin abin da ke bayyana ainihin wato barnar da ke cikin fassarar dan uyayna aidan ha ila yau ana listighna'a 'anil nasi bil qur'an min al muhal cewa mutun ya wadatu ya bar mutane ya rike qur'ani kadai ba ruwan shi da kuwa sai qur'ani abu ne da ba zai yiwu ba abu ne da yake impossible an yusafa ahadun bihi bai yiwa a siffanta wani dan adam da shi annahu yu'zalu lahu fihi aw la yu'zalu cewa an bashi dama ko ba a bashi dama ba bata taso ba bai yiwa wani mutum ya zama cikin haka illa an yakuna al-idhnu inda ibn uyayna bi ma'anal idhni alladhi huwa itlaqun wa ibahatun. Sai dai illafazin idhin anan Ibn Uyayna ya fassara shi da cewa an halastawa mutun ne, an saki abun babu kaidi. Wa in kana kadhalika, in ko ya zama haka din ne, fa huwa ghalatun min wajhaini, kuskure ne ta fuska guda biyu. Ahaduhuma min al-lugha, kuskure na farko ta halshi. Wasani, kuskure na biyu min ihalati al-ma'ana an wajhi, saboda yawan rashin yiwuwar ma'anar ta haukan wannan fuska. Amma al-lugha a halshi, fa innal izna masdaru adhina fulanun li kalami fulan, domin lafazin asalin shi yana zuwa ne daga asalin adhina fulanun li kalami fulanin, fa huwa ya adhanu lahu, wane ya saurari maganar wane, yana saurara ma maganarsa. Idha istama'a lahu wa ansata, ana bada wannan ma'ana ne ga idan ya ji kuma ya saurara, ma'ana ya sanya kunnan basira wajen jin magana, sai a ce adhina lahu, adhina li kalami. Kama qala ta'ala, kama yadda fadin Allah ya zo da Allah yake cewa wa adhinat li rabbiha wa huqqat, farkon surar Inshiqaq, ko da Allah yace idha sama'un shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat, haga idha sama'un shaqqat ay in shaqqatis sama'u idhan shaqqat, ma'anan in shaqqat malamai suka ce in sada'at, ta kekkeci, wa taqattarat bil ghamam, ta ta zubar da ainihin wato giragizai, ta kekkece, ta tashi daga yadda take haka dinnan. Sai Allah ya ce wa adhinat li rabbiha wa huqqat, kuma ta saurari abinda ubangijin ta yake faɗa, wa huqqat, kuma dama ya cancanta ta saurara. To adhina anan ma'anar shi wastama'at wa ansatat, kamar yadda mai waka yake cewa summun idha sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi sharrin indahum adhinu, yace suna abokan gaba suna zama kamar kurani. Idha sami'u khairan dhukirtu bihi, idan suka ji an ambace ni da wani alkhairi sai su yi kamar kurame ne su. Wa in dhukirtu bi sharrin indahum, idan ko aka ambace ni da wani sharri a inda suke, adhinu, sai su saurara da kunnan basira dan su nakalta su kai gaba. Ina fata mun gane wannan. To ga lafazin adhina yana bada ma'anan mene kenan, bi ma'ana sami'at li rabbiha wa huqqa laha zalika, kasa sama amin ta saurari Allah ubangijinta, kuma dama abin da ya kamata ta yi kenan. Kama qala Adi ibn Zaid inna hammi fi sama'in wa adhan, yace ni farkon wani baiti ne, inna hammi fi sama'in wa adhan ayyuhal qalbu ta'allal bidadan, inna hammi manfata ko tunanina fi sama'in, yana cikin saurare ne, wa adhan da kuma saurarawa, bi ma'ana fi sama'in wastima'in, fa ma'ana qawlihi, dan haka karkashin wannan ma'anar fadin manzo Allah da yace ma azina Allahu li shay'in innama huwa istama Allahu li shay'in min kalamin nas, innama huwa mastama Allahu li shay'in min kalamin nas, sai zama babu abinda Allah yake saurarawa ya tsaya ya ji da kunnan basira daga cikin maganganun mutane. A karkashin wannan fasarar da yake ta kokarin kuskantar da ita dinnan, babu abinda Allah yake saurara daga cikin maganganun mutane, mastama'a li nabiyyin yataghanna lil qur'an, kamar yadda yake sauraron lafazin rera waƙar alqur'ani da ainihin wato bawan shi annabin shi yake, ko kuma ka ce kamar yadda yake sauraron maganganun wannan bawa nashi annabi wanda ya wadatu da alqur'ani. Wa amma al ihalatu fil ma'ana, to kaga yadda wannan za a ce ma'anar bata yi ba, fa li anna listighna'a bil qur'ani anin nasi غير جائز وصفه بانه مسموع ومعذون له انتهى كلام الطبري, yace domin wadatuwa da alqur'ani ga barin mutane abu ne da ba zai yiwu a siffanta shi cewa abun ji bane, abun kuma saurarawa bane. In kace wadatuwa da alqur'ani, to ai abu ba abu ne da ake ji ba, abu ne da ake aikatawa, ba abu ne da za a ce Allah, babu wani abu da Allah yake sauraro ya ji kamar sauraro da jin mutane annabin sa mai dadin murya da sauran mutane wanda suka ratu daga suka rike alqur'ani suka bar komai kaga ma'anar ta zama fasida dan wannan aikin ba aikin saurare bane aikin gani ne da kamata ya ce Allah yana kallo waɗanda suke wadatuwa da alqur'ani kaga ma'ana ce wanda take aikin abun ji ne amma kuma wato abun gani ne amma kuma aka yi ta'abirin ganin da ji ko mun gane abin da yake nufi da cewa ma'ana ce wanda take ba za a iya kawo ta ba wato dai wannan a takeice abin da Tabari yake so ya nuna mana yana so ya kuskurantar da maganar masu cewa wannan hadisin yana nufin wato Allah yana saurarawa ne Allah yana jin wato abinda ake aikatawa dangane da masu ko kuma dangane da manzon shi da ya baiwa dadin murya kuma manzon ya wadatu da alqur'ani domin maganganun suna tifka da warwaran aka fassara haka shin saurarawa ne ko ko wadatuwa ko ko bayyana wadatuwa ko da ba a wadata ba sai ce duka ukun kuskure ne domin dayan bangaren hadisin karke abinda aka ce Allah yana yi din Allah yana saurarawa ko Allah yana ainihin bada izini ko Allah yana ainihin wato abin nan sauraro din abubuwan da aka ce ana saurarawan ba maganganu bane ayyuka ne a fasarar Ibn Uyayna dan menene abin cewa wadatuwa da alqur'ani qur'ani ya zama ya ishe ka baka buƙatar komai bayan shi to kaga ba aikin magana ne da za a saurarawa ba ko mun gane shine ya bayyana ta waɗannan maganganu na kokarin mai da martani ga maganganu qala abul hasan ibn battal sai ibn battal yace wa qad waqa al ishkal fi hadhihi al mas'alati aidan an samu wato rikici da rashin fahimta dangane da wannan mas'ala har ila yau bima rawahu ibn abi shayba saboda abinda ibn abi shayba ya fitar haddathana zaid ibn al habbab qala haddathani musa ibn ali ibn rabah an abihi an uqbah ibn amir قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عقبه بن عامر yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'allamul qur'ana wa taghannu bih ya ku jama'a ku koyi alqur'ani sannan ku dinga rera shi waqtubuhu ku dinga rubuta shi fa wallazi nafsi bi yadi na rantsa da Allah da raina yake hannunsa lahuwa ashaddu tafassiyan ya tsananin saurin warwarewa shine tafassiyan al-infisal min al-mahabi min al-makhadi min al-uqali daga aini fiyada al-makhadi raquma mata masu ciki sune al-makhad yafi saurin fitar qur'ani daga cikin zuciyar wanda ya iya shi wanda bai rubuta shi ya kula da shi ba to yafi saurin yadda raquma mai ciki take fita daga jikin da baibayin da ake mata minal uqul daga ainihin uqul jam'u iqal iqal shine da baibayi ko to uqul da baibaye kenan za a ce kamar yadda kitab kutub haka iqal uqul duka wazani ɗaya ne ina fata mun gane wannan to ku duba jama'a wannan hadisi ne kyakkyawa al-Imam Ahmad ne ya fitar da shi da isnadi wanda yake malamai sun ainihin tabbatar da shi kamar yadda Malam Albani ya bayyana a cikin littafin Sahihul Jami' as-Saghir qala sai Abul Hasan ibn Battal yace wa zakara Umar ibn Shabbah qala zakara zikra li Abi Asim an-Nabil ta'wil ibn Uyayna fi qawlihi yataghanna bil Qur'an yastaghni bihi an ambatawa Abu Asim an-Nabil babban malami Dahaq ibn Makhlad babban malami daga cikin malaman hadisi wanda ya daga hadisi a cikin dukkan kutubus sita ya rayu a karni na 2 ya rasu a farkon karni na 3 shekara ta 212 wannan babban malami aka bashi labarin fassara Ibn Uyayna da yace ya taganna bil Qur'ani ma'anar shi yastaghni bihi fa qala sai Abu Asim an-Nabil yace lam yasna ibnu uyayna ta shay'an wannan abin da ibnu uyayna ya fada ba komai bane shirme ne kawai حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال عبيد بن عمر يكي تشوى كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم مئزفة يتغنى عليها يبكي ويبكي باوان الله النبي الله داود عليه الصلاة والسلام يا كسنتي ينا دا مئزفة ينا دا مريا ودتكي تسريوة أسالي لفظ مئزفة شين أبن دايكي تيما بيانو P-I-A-N-O سريوة كو غرايا مريا داود عليه السلام تاكسن چه مريا چه وده تكي كمس سريوة كو غرايا يتغنى عليها ينا ريرا مريا كراتل لكتابن دا الله يسو كرمشي أكام ونن مريا يبكي ينا كراتين ينا كوكا ويبكي كما ينا سامتان يكوكا وقال ابن عباس ابن عباس كما يتشي إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا النبي الله داود ينا كرنت الزبور دا أينهن واتو كرن صوتي كلا دبن دبن قدا سبعين تكون فيهن سنا إيشغا تكين وأنن كرا كرن صوتين قبا دا إيت الزبور ويقرأ كراءة يطرب من هل جموع ينا كرنت كراتوان دا قبا كي دا يتارم متان دا كيورن zasu ta ainihin jin dadi suna kada kai suna gada wuya wasu ila shafi'i rahimahullahu an ta'wil ibn uyayna fa qala an tambayi al imam shafi'i game da fassara malam ibn uyayna ta wannan ya taganna bi ma'ana yastagni sai imam shafi'i yake cewa nahnu a'lamu bi hadha mu muka fi kowa sanin wannan domin Shafi'i bayan kasancewar shi babban malami a cikin fiqhu da hadisi kuma babban malami ne a cikin lugal arabiya yana da ƙwarewa da bata gaza ƙwarewar shi a fiqhu ba a cikin lugha domin ya zauna cikin larabawa yayi yawo kasashe ya taba kulle makarantar shi ma ya koma ƙauyukan larabawa wajen shekaru 8 yana hada wato bayanai yana hada data game da yadda ake fassara kalmomi dan ya ƙara wa ilimin shi armashi wajen fahimtar dilalat na ma'anonin alqur'ani da sunna bai ga kasancewar shi balarabe ne zuriya bahashimi da ka shafi'i hujja ne a cikin lugha kamar yake hujja a cikin fiqhu ina fata mun gane wannan kaga yana da ƴancin ya faɗi wannan magana cewa nahnu a'lamu bi hadha mu mun fusu ibnu uyayna sanin irin wannan fasara law arada bihi listighna da a ce manzon Allah yana nufin ya taganna bi ma'ana al-istighna ne la qala da ya ce man lam yastaghni bil qur'an da ya kawo sinin din ta talab man lam yastaghni bil qur'an wanda bai wadatu da qur'ani ba walakin lamma qala amma tunda ya ce ya taganna bil qur'an wanda bai rera ba ake nufi alimna annahu arada bihi taganni al-imam shafi'i yace mu sai muka fahimci anan abinda yake nufi shine rerawa ba wadata ba ina fata mun gane wannan jama'a qalu malaman suka ci gaba da cewa inji abul hasan ibn battal kenan wa li anna tazyinahu wa tahsin as-sawt bihi wa at-tatrib bi qira'atihi awqa'u fi an-nufus malaman dake kokarin halastawa suka ce saboda rera alqur'ani yi mushi kwalliya gyara sautin mai karatu da kokarin sanya muryar mutum ta zama tana da tatsaribi tana sama tana ƙasa auqa'u fin nufusi wannan yafi zama a cikin zukata yafi yin ta'asiri a cikin zukatan masu saurare wa ad'a ila listima'i wal isra'i ilayhi kuma yafi jan hankalin mutane zuwa ga saurarawa da miƙa kunnuwan sauraron su ga alqur'ani abinda yake cewa idan mutum na karanta qur'ani kai haka karatu ga magari wani kuma na karantawa yana yin alhan yana karatu na musamman wajen kyautata murya da yin ƙasa da sama da muryarsa da kokarin zayyana lafuzan alqur'ani da ayoyin ta hanyar kyautata sautin sa to wannan nabiyin zai fi jan hankalin mutane wannan nabiyin za a fi saurara masa za a fi kokarin ajime yake cewa fa fihi tanfidun li lafzihi ila al-asma' kaga a cikin haka akwai kokarin kai lafazin alqur'ani zuwa ga kunnuwa wa ma'anihi ila alqulubi da kuma kokarin shigar da ma'anar qur'ani zuwa cikin zukatan masu saurare wa zalika awlun alal maqsud kaga wannan yana taimakawa asalin manufar qur'ani ita ce isar da sakon to hanyar rera wannan inji masu cewa ya halasta kamar wani abu ne dake taimakawa sauƙaƙewa sakon ya kai zukata وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء يتي ياي دي دي يكدا قطن قطن وانا أبمي زاكي أليوة وتأكي سنياوة أتكي ماغن دان تسوك أكاوة ماغن كيوة إزواغ أسدن توتا على المثال كاروكي كمزوما أكوي ماغن قنا ندسكي دا تاتي سنا دا بيتا تت تاتي موياتي wanda dan adam a dabi'anci ba zai iya shan shi haka nan cikin kwanciyar hankali ba wataƙila musamman yara to sai a sanya zuma a ciki dan ta shige tare da maganin ba a ji dacin abaka ba in ka lura mafi yawan magungunan yara me yake gare su zaki wannan zakin ba shine maganin ba mahadi ne aka sa dan maganin ya saukin zuwa cikin jikin su ko mun gane to dan haka wannan lahanin ba shine karatun ba a'a mahadi ne ne ya sauƙaƙawa mutane karatun ya shiga cikin zukatunsu wa bi manzilatil afawi haka kuma kaman ainihin al afawihu shine jam'i ne na lafazin fuhun menene fuhun shine abinda ake cewa spices kayan hadin miya musamman irin waɗannan zamani da ake sakanya ake sawa don su ƙara wa miya ƙanshi da wani kala ko wani yanayi irin su tafarnuwa irin su garlic shine tafarnuwa da magu babu wani yawa kori babu wani kwarare ne a girki anan ko wani tsohon gauro haka idan su bayani yake wanda ya iya yin girki kala daban-daban to di ba san sunayensu ba an ne gane irin yanzu ka je kasuwa zaka ga su kala-kala ga sanan da na turawa da na bare-bari da na nufawa da na yarbawa ganye da itatuwa ko to su ake ce ma al-afawihu spices na fata mun gane kaga akan attabil ana ce masa ma attabil bil arabiya ko idan aka saka su a cikin girki suna ƙara mishi armashi su sa mutane su ƙara kwadayin abincin kana zaune a cikin daki ana girki daga kitchen ana jiyo irin ƙanshin wannan abubuwan yana tada kwadayin mutane ya ƙara musu kosawa da su ga wani irin abinci ne ko to wai shi ma kamar haka ne wattibi allazi yuj'alu fi ta'am da kuma ha'ila yau attib shine kaman dandano dai ha'ila yau wancan kaga kala da ƙanshi sai kuma akwai dandano su ma duka akan sa su dan su bada irin su magi din nan su ajino moto su wane ne kuma su onga su wane ne kasu nan dai kala-kala daban-daban eh waɗannan mata da suka san ka harkokin za su fi gane wannan karatun litakuna tabi'atu ad'a lahu qabulan dan tabi'ar mutane ta zama ta kusanci san abincin fiye da inda babu abincin da aka dafa gama gari irin namu na Hausawa talakawa wanda babu irin wannan kayan hada-hada ai dai da same shinkafa ce iri daya amma sai kaga na masu kudi din can ko na yan gayu yafi ban sha'awa yafi armashi watakila yafi dadi watakila kafici da yawa fiye da wanda za a baka kawai garo-garo kawai shinkafa da wake da mai da yaji misali wa bi manzilati at-tib wa at-tahalli yace haka kuma yana matsayin at-tib tirare wa at-tahalli da kuma kulliya wa tajammulil mar'ati li ba'liha da shirin da mace take yi na cin ado dan mijinta li yakuna ad'a ila maqasidin nikah dan ta ja hankalin shi zuwa ga manufar aure mace idan dare yayi galibi mata sukan yi shiri na musamman ta ci gayu ta karya abin nan dan kwalinta ta sa turare ta sa wasu kaya na musamman ta shafa nan ta leka can sai kaga da zarar mijinta ya zo to wannan zai ja hankalin shi fiye da inda kawai ta zauna take haka da rana kawai balla gaza ina fata mun gane wannan duk yana mana kwatanci ne akan abubuwan da ke jan hankali da jan ra'ayi dan cimma wani buri wanda inda babu su hala burin ba za a cimma shi cikin sauki haka ba qalu suka ce wala budda lin nafsi min tarabin washtiyakin ila al-ghina ita dai zuciyar dan adam babu makawa tana da ainihin wato tarab tana son a shakata washtiyakin da kuma bege da alhini ilal gina zukata suna da son waka da rera abu da ainihin kida da su ji sauti mai dadi irin wannan fa ungidat am tarbil ghina'i bi tarbil qur'an shine sai aka kawo zuciya badali daga jin dadin kida sai aka kawo mata ta ji dadin rera qur'ani an canza ne kama ungidat an kulli muharramin wa makruhin bima huwa khairul laha minhu kamar yadda aka canza wa zuciyar musulmi duk wani abu na haramci ko wani abu na karhanci da aka hana to Allah cikin hikimarsa ya kawo makwafin shi na halalci wa kama uidat anil istisqam bil azlam yace alal misali kamar yadda aka ba mu zuciyar mumini makwafin al istisqam bil azlam neman wato fassara ko neman taimakon waɗannan kirare da suke yi duba da ake yi na kirare in za a yi tafiya a zamanin jahiliya mutum ya samu kirare ya wurgi da su idan sun yi wani yanayi yace to tafiya akwai sa'a idan waɗannan kibau suka yi wani yanayi daban yace babu sa'a to wannan al-azlam irin wannan duba da ake yi babu kyau haramun ne sai Allah ya canza ma musulmai shi bil istikhara yace su dinga yin addu'a istikhara allati hiya mahdu at-tauhid wa at-tawakkul wanda isti'ara tsuran miƙa al'amari da Allah ne da kuma dayanta Allah in za kai wani abu to kafin kai niyyar sa ko kafin ka washarance shi sai kai istikhara kai wannan sallar raka'a biyu kai addu'ar da aka sanya ta istikhara sai kuma ka bar wa Allah zabi abin da ya biyo baya kaga wannan hanya ce ta tauhidi halastacciya a madadin hanya ta ainihin duba wanda ake yi da kibau ko da kirare wa anis sifahi bin nikahi kamar yadda Allah kuma ya canza ma musulmai daga barin zina shine as-sifah ya kawo musu an-nikah ya kawo musu aure zina haramun ce to akwai makwafinta na halal shine aure wanda zai biya duk bukatuwa da dan adam ke nema daga zina da ma ƙari akan waɗancan bukatun wa al-qimari haka nan kuma da aka hana kwado da caca da lido da ainihin ire-iren su sai aka halasta mutane bil murahanati bin nisali wa sibaqil khayli aka halasta musu yin musabaka yin wato tsere ta hanyar jefa kibau koyan jifa na kibau da kuma tseren dawakai duk aka ce wannan ya halasta dan zai zama shi yana da amfani horo ne a wajen yaki sannan kuma motsa jiki ne wa anis sama'i shaytani da kuma jin muryar shedan waƙe-waƙe haramun ne sai aka canza shi bis sama'ir rahmani alqur'ani da jin ainihin abu na rahama na Allah ubangiji mai rahama qur'anin Allah ubangiji mai rahama duk waɗannan kwatanci ne yake tayi dan kawo wato wajihin halascin da waɗannan malamai suka halasta karu manta duk waɗannan maganganun malam ibnu battalin ne abul hasani daga littafin shi na sharhin sahih al-bukhari sai malam ya ci gaba da cewa wa nazairuhu kasiratun jiddan ire-iren wannan suna nan da yawa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba yayin da Allah ya haramta riba sai kuma ya halatta ciniki a madadin riba na halasti kenan ya haramta wancan yayin da Allah ya haramta cin mushe sai ya halasta ainihin cin yanka yayin da Allah ya haramta giya sai ya halasta shan dada dan abubuwa na tsimi da makamantansu wanda ba sa bugarwa yayin da Allah ya haramta dukiya ta haram sai ya halasta dukiya ta halal ta hanyar kyauta da gado da ciniki da mutum yaje ya samu ma inda babu komai ya kwakula ya samu da sauransu gasnan dai hanyoyi na halasti kusan komai in ka kalla akwai abin da ya halasta aka hana wanda ya haramta yayin da Allah ya haramta kallon mace take muharramarka wanda take ainihin wato ajnabiya amin sai Allah kuma ya halasta mutum yaje ya kalli matar shi ya ainihin wato kashe kwarkwata irin shi ina fata mun gane wannan shi yasa yake cewa wa nazairuhu kasiratun jiddan qalu waɗannan malamai masu cewa halas ne yin tadribi da qur'ani suka ci gaba da cewa wal muharram mu dai a ganin mu abinda ya haramta la budda an yashtamila ala mafsadatin rajiha ka'idar usulul fiqh shine duk abinda kaji an haramta to akwai wata mafsada wata barna rajiha wadda ta rinjayi alherin dake ciki alal misali ka gan ka dauki misali kamar zina din ko giya mu dauki giya kamar da qur'ani ya faɗa qarara qur'ani ya bayyana cewa akwai amfani a cikin ta ko kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas kaga akwai manfa'a amma akwai ismun kabir to ism din yanzu shine wannan mafsada rajiha to ma an sabbata shi da cewa kabir wannan kuma ɗan wasu amfani kenan barnas tarin jayi amfanin to shike sa a haramta abu aw khalisa kai zama tsantsar barna ce babu wani amfani a ciki kamar kisan kai babu wani amfani da ke cikin ka kashe wani ina fata mun gane wannan tsantsar barna ce kawai amma giya ana iya samun wani amfani a cikinta kamar mutum ya siyar ya samu riba manomin ya samu riba wanda ya sha ya dan ji wata ƴan natsuwa temporary wannan sune daga cikin amfanin da malamai suka ambata da aka ce wa manafi'u lin nas haka a cikin caca wanda ya ci riba zai ga ya samu kudi wanda ya caca ko haka da makamantan su amma kamar kisan kai to barna ce babu wani alfanu a cikin shi wani ya kashe ran wani haka in ka dauki kwatankwacin sata barna ce babu wani alfanu a ciki suna nan da yawa ire-iren haka shine ma'anan khalisa barna tsura barna wanda babu alheri a cikin ta ko mun gane wannan da ke jama'a wa qiratu at-taqridi wal alhani la tatadammanu shay'an min dalika karanta alqur'ani ta hanyar yin alhan rerawa da ƙara maddoji fiye da kima din nan suka ce baya dauke da wani barna da ta rinjayi amfanin ballantana kuma barna tsura barna fa innaha la tukhrijul kalama an wada'i dan irin wannan karatu baya fitar da zancen daga asalin sigar zance wala tahulu baina sami'i wa baina fahmihi kuma wannan karatun baya hana mai saurare ya fahimci abin da ake cewa walau kanat mutadamminatan li ziyarati al-hurufi kama dhanna al-mani'u minha koda kuwa hakan ya zama ya sanya an ƙara harufa kamar yadda masu cewa kar ayi suke riya cewa ai ana ƙara harufa dan wajen jan ana ƙara wawa da ya'a da alifat da mudud ana ƙara sa inda babu su a cikin asalin keke da keken lafazin alqur'ani yace duk da yake masu cewa kar ayi suna riya cewa wai suna cewa kar ayi ne saboda akwai ƙara harufa a cikin alqur'ani to ba za a ce a batun da dai haka bai hana a fahimci ma'anar yace la akhrajatil kalima min mawdi'iha da da gaske ne ana ƙara harfan to da an fitar da kalmar daga asalin sigarta wahalat baina sami wa baina fahmiha da kuma hakan ya shiga tsakanin mai saurare da fahimtar ma'anar kalmar walam yadri ma ma'anaha da bai san abin da yake faɗa ba wal waqi'u bi khilafi zalika abinda ake gani a aikace ya sabawa haka qalu suka ci gaba da cewa wa hada at-tariib wa at-tarhin amrun raji'un ila kayfiyati al-ada wannan fa rera wanda ake ta magana tana komawa ne zuwa ga yanayin yadda ake bayar da karatun wa taratan yakunu salikatan wa tabi'a wannan lokaci kuma yana zama asalin nature ne salika shine abinda a haka yaran yanayin shi kenan irin halshen mutanen wajen irin yanayin su kenan tabi'a su kenan wa taratan yakunu takallufan wa ta'ammulan wannan lokaci kuma yana iya zama daukar wa kai ne takalluf daukar wa kai wa ta'ammulan ko kuma yi da gangan ba haka sautin mutum yake ba ba haka muryar shi take ba ba haka irin yaran mutanen garin su yake ba sai ya daukar wa kanshi dole sai yayi haka wa kayfiyatul ada'i la tukhrijul kalama an wad'i mufradatihi yanayin yadda ake bada karatu ake bayar da magana baya fitar da maganar ta zama ta fita daga asalin yadda aka tsara kalmominta bal hiya sifatun li sautil muaddi sifofi ne ga sautin mai bayarwa wa jariyatan majra tarqiqihi wa tafkhimihi wa imalatihi suna gudanuwa ne a magudanar yadda yake siranta kalmominsa ko yadda yake fadada su ko yadda yake lankwashe harshen sa abin da yake cewa shine duk yadda kaji mutum na magana da wani yare ko yana gabatar da wani zance to asalin yanayin lafuzzan shi sawa'un kaddara misali a halshen Hausa idan ba haushe zuriyar na yin Hausa abubuwan da yake fada aka samu wani wanda ya koyi Hausa wanda ba Bahaushe ba yana yi za a samu bambanci a wurin yanayin lafazan su da faduwa da tashin muryar su da yanayin da yake furta wasu kalmomi da inda yake datse wasu harufa ko inda yake ƙara su ko duka mu mun san wannan to wannan abun bai da alaka da canza asalin ma'ana a yana da alaka da ƙwarewar wannan ne ko karancin ƙwarewar sa kuma duk mutumin da ke jin asalin Hausa zai fahimci abin da misali yanzu in ya murke fada wanda bai iya Hausa cikakkiya ba koda ya lallata wasu harufa da wasu kalmomi yayi zubin wasu jumloli ba yadda ake zuba su ba ya samu wasu damirai ba irin nasu ba ko yayi jami'i inda yake ifradi ko yayi sa namiji inda yake sanya mace da ire-iren waɗannan kai ne jin yaran ji na gaskiya wannan ba zai shiga tsakaninka da fahimtar ma'ana ba ko suka ce to dama kuma asali manufar ma'ana ce a ce wasu ina fata muna gane wannan jama'a sai ya ci gaba da cewa wajariyatan majra mududul qurra at-tawila wal mutawassita kuma wannan yana gudana ne a bisa magudanar maddojin da aka sani makaranta din nan suna karantawa at-tawila dogayen maddojin nan wal mutawassita da matsakaita lakin tilkal kayfiyat mutaalliqa bil huruf yace waɗannan yanayin suna da alaka ne da harufa wa kayfiyatul alhan wa tatrib mutaalliqa bil aswat suko yanayin yadda ake karatun nan na lahani suna da alaka ne kawai da yadda ake juya sauti ake mishi ainihin lahani bai da alaka da cinye kalmomi ko asalin cinye ma'ana wal asaru fi hadhihi al kayfiyat la yumkinu naqluha abu tasirin da ake samu a wannan yanayin na karatu bai yiwa a cire su bi khilafi kayfiyati ada'il huruf sabanin wato yanayin bayar da harufa falihadha nuqilat tilkal bi alfaziha dan haka ya zama su harufan aka cira to su da lafazan su harufa abinda yake nufi anan shine yanayin karatu wato misali yanda ka dauka qira'ar wani mu dauka riwaya Hafsu da qira'a ainihin wato Kisa'i ko riwaya Susi ko qira'a Khalaf ko makamantan su waɗannan bambantan mace da ke cikin harufa su ba a canzawa saboda su nakal ne yadda masu su suka bayar haka ake karanta su wurin sakat dole ai sakat wurin madda dole ai madda inda aka samu bambancin harufa farshil hurufi dole a bambance daga qira'ar wani zuwa wani wurin da ake kaza dole ai kaza wurin da ake imala dole ai dan wannan yana da ta'asiri akan asalin yadda aka ruwaito matanin alqur'ani to wanda ya canza ya canza matanin alqur'ani amma duk mutumin da ke bin waɗannan ka'idoji na huruf ma'ana na qira'at yana karantawa daidai inma kawai yana jallafuzzan jame tsayi saboda ya ƙara wa abin dadi to wannan ba wani abu bane walam yumkin naqlu hadhihi bi alfadhiha babu yadda za a yi a cirato mana shi tatrif din da lafazin sa su wadancan an cirato su daga gare su an ruwaito mana daga gare su imala da madda da naqal da makamantan su an ruwaito daga qurra'u da lafazin yadda suka bayar sun yi ada'i madaliban su daliban sun yi ada'i madaliban su har ya kawo gare mu da aka duba ta qira'a da ta inganta yanzu ko ta riwaya an sanya ya ake yi wajen karanta ta ko wanda ya sani ya sani ba haka bane amma wannan tatribin shi ma wai suna yi su qurra'u din nan amma shi ba a cirato shi da lafazin shi ba bal nuqila minha ma amkana naqlu an cirato abinda kawai aka iya ne ka tarji'in nabi sallallahu alaihi wasallama fi suratul fatih bi qawlihi a aka karanto mana aka ruwaito mana kamar yadda manzo Allah ya tarji'a fatu makka da muka ji labari qalu suka ci gaba da cewa wat tatribu wat talhinu raji'un ila amrayni maddin wa tarji'in din aka ce tatrib da talhin yana kuma zuwa ga abu guda biyu ne maddin jan harufa wa tarji'in da kuma kon gaba kon baya dan dole zaka samu numfashin ka na tikewa kana tafiya kana dawowa wa kad sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yamuddu sautahu bil qira'ati yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim wa sabata anhu at-tarji'u kama taqaddama yace ya dai tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin wato jan sautin shi a wajen ar-rahman da ar-rahim sannan kuma mun ji labarin yanayin tarji'i kamar yadda ya gabata dan haka suna so ne su ce wannan abin da suke fada su fa ya tabbata ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai tsakani da Allah kafin mu je mu ji abin da Ibn Qayyim zai faɗa wannan fasara gaba ɗayanta ba daidai bace jama'a wannan tanattu'i ne takallufi ne na sai an fassara hadisai an saman ma wani ra'ayi mashiga ba daidai bane zamu zo mu ji daga malamai insha Allah musamman babban malami Dr. Bakar Abdullahi Abu Zaid zamu dan yi talkhisi littafin nan a can karke insha Allah shine gashi wani dan karamin littafi mai albarka kwarai Bid'ul Qurra Al-Qadima wal Mu'asira bid'o'in al-rammumi makaranta al-Qur'ani al-Qadima bid'o'i na da can wal Mu'asira da kuma waɗanda suke ana rayuwa da su yanzu wannan wani babban malami ne mutumin kasar Makka professor ne yayi ritaya ya rasu Allah ya gafarta mishi malami ne yayi limanci a masallacin Makka ma babban malami ne Bakar Abdullahi Abu Zaid marubuci ne yana da rubuce-rubuce da yawa ga sunan su ainihin wato tasihud du'a su tarihin al-Imam Ibn Qayyim da abubuwa da dama da yayi na ayyuka akan littafin Ibn Qayyim in kun tuna mun ambaci wannan a can baya a cikin mukaddima da muka yi karatun nan to daga cikin littafin shi masu albarka akwai wannan dan kankanin littafi mai suna Bid'ul Qurra bid'o'in al-rammumi zamu zo mu ji yanda yake bayyana cewa daga cikin abin da ke nuna talhini shine a dinga yin madda ta wuce haddin abin da aka sani a ilmanci a wuce harka kaza a wuri kaza daga ciki kuma akwai ainihin ƙara maddoji tabi'iyya su wuce tabi'a a dinga ƙara wawat wa alifat wa ya'at a dinga ƙara su sai kuma ainihin karya murya yin sama da ƙasa da murya dan ta dinga ba da yanayi na alhini ko damuwa zaka zo ka ji wanda zai ambata da dama ana yin su kuma zai ce bid'o'i ne kare yadda misali sai ka ji an ce da ana cikin wani taro ko zai sai a ce in za a yi addu'a a cike da Fatiha ce wannan bid'a ne ce a cike da Fatiha Allah ya biya mana bukatun mu ce bid'a ne sabai ba sa yi ai na ka samu wannan agun yan bid'a yanda ya shigo cikin ahlus sunna cike taro da Fatiha da tunanin wai ana yin haka dan Allah ya karbo su bukatu da irin yadda ainihin wato mutane suke a abin nan khatima na Qur'ani da tunanin in an soke Qur'ani za a samu biyan wata bukata a tare a soke Qur'ani a rarraba a sauke nan take ta a samu wata bukata duk wannan daga cikin abin da ya ishara zuwa ga bid'o'i ne kuma ma'alin shi makomashi shine ya kamata tun farko kamar yadda ambata mukaddima mutane su fahimci cewa Qur'ani duk abinda zaka yi mu'amala da Qur'ani to sunan shi ibada Qur'ani ba harkar duniya bace harkar ibada ce to harkar ibada kuma tana buƙatan ka samu dalilin da yace ayi irin wannan nau'in ibada kafin kai wannan kaida ya sanya duk abinda ya bincika bai samu dalili bai ce bid'a ne kuma wannan daidai ne duk abinda wata hulɗa da mutane suke da Al-Qur'ani sai aka bincika ba a samu dalili a shari'a cewa ayi irin wannan hulɗa da Al-Qur'ani ba sai ce bid'a ne misali karantawa gawa surat Yasin gawa idan mutum ya mutu sai kaga sai a samu wani dan jigar-jigarin abin nan haka dan ustazin sama-sama din nan sai ya zo na kusa da gawa ya karanta mata Yasin ina aka samu wannan bai da asali suna nan da yawa haka burjik jama'a Allah ya tsare qala al-mani'una min zalika wadanda suka ce babu kyau kar a aikata haka su kuma suka ce al-hujjatu lana min wujuhin suka ce mu muna da hujja ta fuskoki da dama ahaduha fuska ta farko ma rawahu Huzaifah ibn al-Yamani anin nabiy sallallahu alaihi wasallam abinda Huzaifah dan Yaman ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ikra'ul qur'ana biluhunil arab wa aswatiha ku karanta al-qur'ani da a harsunan larabawa da karin harshen larabawa wa aswatiha da muryar larabawa wa iyyakum wa luhuni ahli alkitabi wal fisqi na hane ku daga kwaikwayo da irin karin muryar kristoci da yahudawa da kuma karin muryar fasikai fa innahu sayaji'u min ba'di aqwam annabi alaihi salam yace lallai za a samu wasu mutane a bayana za su zo yurajji'una bil qur'ani suna kwangaba kwambaya da lafazin alqur'ani tarji'al gina'i wan nauhi irin yadda yake kwangaba kwambaya a gurin rera waka da kida wannauhi da wurin kukan mutuwa la yujawizu hanajirahum qur'anin baya wuce makogoran su maftunatun qulubuhum zakatan su an riga an fitine su da wannan ainihin wato rerawa wa qulubul ladina yujibuhum sha'anuhum da su da zakatan waɗanda abinda ake yi din ne yake burge su wannan hadisi jama'a al-imam at-tabarani ibtada shi a cikin al-awsat da al-imam al-bayhaqi a cikin tafin shu'abul iman sai dai malamai sun ce wannan riwaya bata inganta ba da wannan sigar saboda ainihin wato akwai tadlisi da ana ta mudallisi a cikin shi wallahu a'lam rawahu abul hasani razinun fi tajrid as-sihah haka nan malam abul hasan ar-razin ya ruwaito wannan hadisi a cikin tajrid as-sihah wa rawahu abu abdullah al-hakim at-tirmidhi akwai hakim at-tirmidhi ba hakim ba hakim at-tirmidhi wani sufi ne mai littafin haqa'iqut tafsir zahabi yayi tarihi a cikin sayar alamin nubala har yake cewa kai can shi wannan malami ina ma da bai wallafa littafin ba da littafin abin da ke cikin shi safsada ce kawai da tawili irin na zahiri da batini da hakika da waɗannan abubuwa irin na sufai ya rayu a karni na 3 zuwa na 4 ya rusu jahar shekara 320 to wannan mutum mai suna Hakimu Tirmizi a littafin shi mai suna Nawadirul Usuli wahtajja bihi al-Qadi Abu Ya'la al-Imam al-Qadi Abu Ya'la al-Farra Abu al-Husaini al-Qadi Abu Ya'la al-Farra mai littafin Tabaqatul Hanabila babban malamin nan ba Hanbali ɗaya daga cikin manyan malaman Hanabila wanda suka rayu a karni na 5 Abu Ya'la ya rasu hijira shekara 458 kaga cikin karni na 5 kenan yau kamar shekara 900 kenan da 77 ko da 9 da 9 yes babban malami ne mai ilimi idan aka bada labarin shi mai gadin gidan shi ne ya haura ya yanka shi ya kashe shi saboda malami ne attajiri yana da kuɗi kuma yakan kwana a wani gida ne wani gidan gona inda yake kwana yana karatu kawai don yazo wanda suke mishi aikin gadi a gidan gona su ne suka hada baki suka shiga suka mai yankan rago sau kwashe kudin Allah shi kyauta to a cikin littafin shi mai suna Al-Jami' Abu Ya'la Al-Farra shi ma ya kafa hujja da wannan hadisin wa hatajja ma'ahu bi hadisin akhara ya kuma kafa hujja da wani hadisin daban annahu sallallahu alaihi wasallam dayan hadisin shine cewa manzon Allah ya ambaci zakara shara'it as-sa'a ya ambaci alamun tashin kiyama wa zakara ashiya'a a cikin alamun ya ambaci alamomi da yawa minha daga cikin alamun da manzon Allah ya faɗa an yuttakhadha al-qur'anu mazamira a mai da qur'ani ya zama goge abin rerawa yuqaddimuna ahadahum a dinga sanya wani a gaba yayi limanci ko yayi jagoranci laysa bi aqra'ihim wala afdalihim waye da yafi kowa sanin al-qur'ani ko yafi kowa falala ba ma yuqaddimunahu ba a gabatar da shi game da komai illa li yughannihim ghina'an sai dan kawai zakin muryar shi rera musu qur'ani wannan dama in ka karanta mudawwana an tambayi Imam Malik dan Qasim ya bada labari alaga ta malam muna da wani alaramma ne yafi kowa kanta al-qur'ani amma bai iya komai ba sai al-qur'ani ma sa shi liman Malik ya ce a kar ku sa shi liman zai fara girman kai ya dauka shi malami ne sannan sallar ta rikice ba zai gyara ta ba ira abin da yake yanzu kenan kawai duk wanda ya haddace doran qur'ani to shine liman kuskure ne aqra'ukum da annabi ya ce ba atlaqukum yake nihi ba anan aqra'ukum shine wanda suka karanta kuma suka fahimci me qur'ani shi yasa tun farko jama'a kuskuren ya faru ne daga irin manahij na makaranta hada alqur'ani manahij da muke da su na makarantun hada alqur'ani ba za mu gushe mana fadan wannan ba za mu zo daidai wata gaba insha Allah za mu samarin irin shirin da aka yi a nan makarantun dan canza manhajar hada alqur'ani za mu yi wannan ne saboda irin tafarkin mala albani Allah ya gafarta mishi mutane su ji irin shirin da muke da shi idan suna da wani tsokaci ko gyara ko wani ƙarin bayani su mana idan aka samu wasu kuma da suke a wani gefen suka ji yayi musu su dauka su je su fara in Allah ya ba su dama su riga mu yi ma duk alheri ne mutumin kirki a cikin addini baya cewa sai dai addini ya ci gaba ta hanyar shi, bai cewa sai in an shiga kungiyar shi ko in shike malanta ko in shike gabatar da kaza. Fatan mu shine ko a ina addinin Allah ya ci gaba, ko a ina a samu gyara, ba wai sai in mu muka gyara ba, ba wai sai in malamin mu ko makarantar mu ko kungiyar mu ko tawagan mu ba. Da kan Allah ya so a ƙarshen waɗannan gabobin da za a yi ta magana kan Qur'ani din nan, zan yi kokari mai samarin waɗannan ka'idojin da darussan da yadda ya kamata a karantar da su don su shiga cikin cassette, don su zama izina da abin ainihin tattaunawa a gun ƴan uwa ɗalibai da masu makarantun hadda, wataƙila a samu wasu su ɗauki irin wannan salam. Da haka malam ya sha ba mu labari dalilin da ya sa Imam al-Bukhari kenan ya zo ya yi littafin Sahih al-Bukhari, gashi ya zama alkhairi ga dukkanin duniyar musulunci. Malamin su malam Aliyu dan Abdullahi dan Madini, Allah ya gafarta mishi, ya tsufa yana karanta da su sai ya dinga cewa da a ce zan samu hali da na sanya hukuncin kowane hadisi game da inganci ko rashin sa a kusa da hadisin. A lokacin Bukhari na dalibi matashi sai ya rike wannan fikira, bayan da ya zama malami sai ya aiwatar da ita. Sannan annan mun sha jin labarin mutane waɗanda galibi sun ɗauki salon abubuwan da suka yi na taimakon addini ne daga irin shawarwarin Malam Albani da suke ji a cassette a can nesa, wasu ma bai ji labari ba sai bayan rasuwar shi aka ji labari. Ko mun gane wannan jama'a? Abinda nake cewa daga ci shine, me ya kawo muka samu kanmu a yanayin galimamai nan basu iya sallah ba amma sun iya tilawa, ga malamai nan basu iya karantar da Alkur'ani ba amma sun iya tilawa shi, saboda manhajar da ta kharraja su, ta kharraja su ne kawai a matsayin kawai a haddatar da su doron Alkur'anin kawai, babu sanin wani abu na ilmomin shi. Da haka sai zama alramma to Qur'ani kawai ya iya, malamin tafsirin shi kuma fassara kawai ya iya, saboda manhajar ta kharajar da su daban-daban ce. Ya kamata a ce kowa a cikin su zai iya mu'amalantar abin da ɗaya yake. Na fata mun gane wannan. Yanzu nan makaranta Malam Umar ba jin baki yake ba, da malam yake rayi yanzu ba shi yake tafsirin ba, shi sa kullum nake gawa Abu Umar ina yake, cewa ya shirya, wallahi ba wasa bane ya shirya, in Malam Umar baya nan shi ne tafsiri, shi ne kaidan makaranta, ba wai ta yawo a gari ba, ya shirya wa wannan. Na sha ga mai wannan cewa challenge ne. Ko mun gane wannan da kyau jama'a? Kowa ya shirya wa wannan challenge din, kaga ga ana kallon ka a baya a baya, ana nan sane da kai a cikin lissafi, kuma gaba ce za ta kawo kanka. Allah ya tsare mu. Imam Malik ya bada fatawa ya ce kar a dinga ba wa mutanen da basu san Alkur'ani ba sai dai doron mutanen shi, kawai ba su limanci. Ya ku Malikiya, ku kuna yake da wannan karatun? Sai a je a bincika masalatan Malikiya. Allah ya tsare mu. Malam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan hadisi. Wannan hadisi ne ingantacce, al-Imam Ahmad ne ya fitar da shi a cikin musnad ɗin shi, haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ma ya fitar da wani lafazi kwatankwace shi. Malamai sun hada hanyoyin hadisan suka tabbatar da cewa hadisin hasanun ne insha Allah. To kaga daga cikin qawaid dama da ake fahimtar maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman dangane da asharatu sa'a, shine duk abin da manzo Allah ya ce za a yi kaza a ƙarshen duniya, to abun aibi ne, abun ba daidai bane sai in ya yabe shi, sai in ya ambaci yabo. Amma idan yayi shiru kawai yace za a yi kaza a ƙarshen duniya, to abun ba mai kyau bane. Alal misali cewa da za a yi wasu mutane a ƙarshen duniya, a cikin hadisin Al-Imam Tabarani da isnadi kyakkyawa, za su dinga hadidiyan Al-Qur'ani irin yanda ake hadidiyan magani, shine kawai sun shanye, kawai sun shanye ya shiga cikin cikin su, amma ba a ganin wani tasirin sa. Haka idan yace za a yi wasu mata ƙarshen duniya masu sura iri kaza, za a yi wasu sarakuna ƙarshen duniya masu sura iri kaza, za a yi malamai ƙarshen duniya masu sura iri kaza, dai akwai wannan ko? Duk wannan malamai suka ce zammu ne, patanci ne ga irin wannan yanayi, sai in ya ambaci falala. Kamar yadda yace za a yi wasu tawaga a ƙarshen duniya, za su samu Alkur'ani tsakanin bango da bango su yi imani da shi, yace waɗannan su ne ƴan uwana. To kaga ya yaba musu ƴan uwan manzo Allah kenan ko? Da ya faɗa wa sahabbai suka ce mu ba ƴan uwan ka bane, yace a ku sahabbai na ne, yace imanin waɗannan mutane yana burge ni. To kaga yayi yabo gare su, to in ba an samu irin wannan yabon ba game da duk wani abu da annabi ya ambata baya karshen duniya to automatically abun ya shiga cikin abubuwa abubuwan kyama kenan to haka nan da yake za a maida alqur'ani ya zama mazamir ana rera shi kamar yadda ake kada goge to ana zargin masu irin wannan aikin kenan ina fata mun gane wannan qalu suka ce wa qad jaa زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء فقيل له وترانا زياد النهدي يا ذو وجن أنس أم مالك شيد وسأل رمومي فقيل له سأك تشيد شي اقرأ أرما يمن كراتو فرفع صوته سيدن قدق مري شي وقرب ينا تيين إلن ونن سمد كسد وكان رفيع الصوت دا ما متنمي أينهم واتو كرف مري فكشف أنس عن وجهه kulama Anas dan Malik ya zo daga baya yana sa niqabi yana rufe fuskar shi saboda mutane suna matsa mishi wani yace sai ya shafa goshin shi wani sai ya taba hancin shi saboda wai shi ya taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da shi yau manzo Allah hidima din da mutane suka bin suna bin shi a guje karshen rayuwa sai ya dinga rufe fuskar shi dan ka gane shi saboda wannan fitinuwa ne ba sunna bane kuma ina fata mun gane wannan to Anas na rufe da wannan niqabin nashi sai kawai sai ya daga niqabin wa kana ala wajhi shirqatun sauda yana sanye da wani bakin niqabi a fuskarsa wa qala sai yace ya haza kai saurara ma haka za ya kanu yafaluna wannan abin da kake fada ba haka yake shi ba wa kana idhara ashay'an yunkiruhu Anas ya kasance dama inda yaga wani abu da baya so wani abu da yake kyama rafa'a al-khirqata an wajhi sai ya bude fuskar shi dan a san shi waye sannan sai ya nasiha qalu suka ce وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من من الله يا هنا المؤذن المطرب المؤذن المطرب وني مي كيران صلاه وند يكي دا ايرن wannan lahanin fi azanihi min at-tatrib annabi ya hana shi irin yin wannan lahanin a kiran sallar shi kama rawa ibn jurayj an ata'in an ibn abbas qala ibn abbas yace kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'adhdhinun yutarrib manzan Allah ya kasance yana da wani mai kiran sallah wanda yake rera murya irin wannan rerawa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah ya ce da shi innal adhana sahlun samhun kai ladan shi fa kiran sallah abu ne mai sauki mai saukin mu'amalanta ba abu ne mai wahala yadda kake daukar shi haka ba fa in kana adhanuka sahlan samhan in zaka yi mana kiran sallah cikin sauki da yanayi mai sauki wa illa an ba zaka iya ba fala tu'adhin ka daina mana kiran sallah a masallacin nan rawahu ad-Darqutni al-Imam ad-Darqutni yafta da wannan a cikin sunan dinsa sai dai isnadin riwayar da'ifi ne mala albani a cikin ad-da'ifa lamba ta 2184 yayi takhrijin ainihin wannan hadisi ya tabbatar da raunin sa a cikin isnadin shi akwai mutum mai suna Ishaq ibn Abi Yahya al-Ka'bi so al-Imam az-Zahabi suka ce mutum ne sahibul manakir yana ainihin ruwaito manakir daga sikat da asbat zaka hadisin da'ifi ne babu ainihin shakka akan wannan insha Allah warawa Abdul Ghani ibn Sa'id al-Hafiz min hadis Qatada al-Imam Abdul Ghani ibn Sa'id al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi kenan ya ruwaito daga ainihin Qatada an Abdurrahman ibn Abi Bakr an abihi qala kanat qira'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madda laysa fiha tarji'un yace karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance karatu ne dalla dalla shine maddan wartilul qur'ana tartila kenan dalla dalla laysa fiha tarji'un babu irin wannan tarji'in da kuke bada labari a ciki qalu suka ce wat tarji'u wat tatribu yatadammanu hazza mali hamzal mali sabi mahmuzi daga cikin abin da ake yi a cikin irin wannan rerawon yakan jawo a sanya alhamza a inda babu alhamza alif ne na wasal garin ja sai a sa mishi alhamza wa madda ma laysa bimamdudin sannan a sanya wa alif wanda bai da madda ko wawun wanda bai da madda ko wata damma wanda take damma ce kasira ko fataha kasira sai a sa mata madda a tsawaita ta wa tarji alif alwahidi alifat da kuma maida alu guda daya ta zama alu alu ne da yawa wal wawal wawat wawun guda daya a maida shi wajen wawun uku waliya'a ya'atin, ita ma ya'un a maida ta ya'un da yawa. Fa yu'addi zalika ila ziyadatin fil qur'an, kaga wannan yana nufin an ƙara kenan a cikin qur'ani, domin qur'ani kalma in ta zo da iyaka harafi ba a sa wawul jama'a ba, qalati kace qalu, to wannan wawun da ƙara ka ƙara a cikin qur'ani. Inda yazo da yaqulu kace taqulu, to ka ƙara, ka ƙara canza wannan digo guda biyu a ƙasa da ka mai da shi sama, ka ƙara kuma ka canza, dan qur'ani is sakrat, muqaddasu, yana da mutunci da daraja da karama cewa kar a sake a taba shi, ba a tabawa ko kadan. Yo jama'a, ku kalla ku gani zantukan mutanen duniya ma da ake ganin su, wasu na zo a gani in suka yi magana ana shakka a canza, dan kada canza wata canza wani abu kuma wani consequence biyo baya. Idan shugaban kasar Najeriya idan ya bada jawabi yace a je a buga a ba mutane su karanta, dole ne waɗanda aka ba wannan aikin sai sun bi iya abinda za su bi na ka'idojin kar su canza mishi komai. To Allah, magana Allah ta fi cancanta a mata haka. Ina fata mun gane wannan. Koda kuwa ƙarin da ake yi din ba a rubuce bane, a wajen faɗi ne, ka canza muryarka ka ƙara wani abu ko ka rage, bai halatta yi haka ba. Shi sa shi Qur'ani ba kama hadisi ba, ba a riwaya shi da ma'ana, ba a karanta Qur'ani da ma'ana. Inda aka ce wa ƙala ka ce wa zakara, wa yaktubuna ka ce wa yarsumuna, misali kaga ma'ana da ɗaya ne. Ko inna kunna nastansikhu ka ce inna kunna naktubu aw nusajjilu, duka ma'anar su ɗaya. Zai yi a ce haka alaga su mana, ba zai yi ba, ko kwatantawa ba a yi, ko da wasa ba a yin haka. To Qur'ani bai ɗaukan irin wannan canjin ko yaya, sanda ko duk aka yi irin wannan karatu na ta taribi, to sai lafazin ya bayyana ga mai saurare cewa akwai wasu ƙare-ƙare da wasu ainihin canje-canje da tsawaita inda tsawon shi bai kai haka ba, da canza wasu lafuzza, kuma yana iya shafan ma'anar ma. Ko mun gane wannan da kyau jama'a? Yace ba a halasta ko kaɗan a canza ainihin Alƙur'ani, wa zalika ghairu ja'izin, wannan bai halasta ba. Qalu, waɗannan ɓangare na malamai suka ce wala hadda lima ya juzu min zalika, kuma babu wani iyaka a wurin su masu ainihin wannan abin cewa ga iya inda ya halasta. Kowa in ya zo zai iya style ɗin shi ne kawai, wa ma la ya juzu minhu, babu kuma haddi a kan abin da bai halasta ba. Ba kaman tajwidi da za a ce wuri kaza madda iri kaza ga yadda ake yinta, wuri kaza madda iri kaza ga yadda ake yinta, naqal ishmam ga yadda ya halasta ga yadda bai halasta ba. Kaga wannan akwai ka'idoji, an riga an yi prescribing. Kuma in kana karanta wanda suka san abu za su san inda kai daidai, za su san inda kai kuskure. Ina fata muna gane wannan jama'a. Fa in hudda bi haddin muayyan kana tahakkuman fi kitabillahi ta'ala wa dinihi, kai da ma za a ce an yanke mishi wani haddi a ce to ka ja iya wawun ɗaya kamar da shi uku, madda ɗaya kamar da ta biyar, to ya zama yin shigegi shi ne tahakkum, yin shishigi a cikin al'amarin littafin Allah da addinin Allah. Fa in lam yuhadda bi haddin, in ko ba mishi haddi ba, afda ila an yutlaka li fa'ilihi tardidul aswat, to zai hukunta kenan an sakin ma mai aikata haka damar ya aikata duk abin da ya ga dama, wa kasatu tarji'at, ya kuma maimaita duk inda ya ga dama, wa tanwi'u, yayin iya salan da ya ga dama, fi asnafil iqa'at, a wajen salan faduwa da tashin murya, wal alhan, da salan karya murya, al mushabbiha lil ghina, wanda su kamanta qur'ani da ainihin rera waka. Ma'ana in ka ce ga ka'idoji, to ina suke a cikin addinin Allah, kai shigege. In ka ce abin kowa ya gurgurdan muryar shi, to ka ce abin kowa ya abin da ya ga dama kenan a cikin alqur'ani mai girma. Kama yaf'alu ahlul ghina'i bil abyat, kama yadda masu rera waƙoƙi suke yi. Yanzu waƙa guda ɗaya in aka ba mabambantan mutane suka rera ta, kowa sai ya rera iya san ran shi, ya ja inda yake so ya ja, ya rage inda yake so ya rage, ya karya sauti inda yake so ya karya, saboda babu wasu ka'idoji sanannu, kowa na yin abin da ya ga dama ne. Wa kama yaf'aluhu kathiru min alqurra'i amama aljana'iz, kamar yadda da dama daga cikin alaramumi suke aikatawa a wajen sallar gawa tun a wancan zamanin kenan. irin wannan bidiyoyin da yake a dinga bin gawa da karatun Qur'ani a nan kasar ba a cika yi ba. Amma inda zaka kalli janaizar wasu musulmai a wasu kasashe kamar India da Pakistan da waɗannan wuraren su Afghanistan, za ka ga ana janaiza, za a kira wani alaran mai gaito shi kunne yana ta kada kai, yana ta sauti haka, yana sama yana kasa, yana kanta Al-Qur'ani. Wallahi wani lokaci haka rasa ma wace sura yake karantawa. Wa yaf'aluhu kathirun min qurra'il aswat, da kuma da dama daga cikin masu karanta Al-Qur'ani da irin wannan sautukan suke. Mimma yatadammanu taghyira kitabillahi wal gina'i bihi ala nahwi alhan ash-shi'ri wal gina, wanda hakan yana dauke da ainihin yanayi na canza littafin Allah da maishe shi rera waka irin na ainihin mawaka da ɗan ainihin wato rerawa. Wa yuqi'una al-iqa'at alayhi misla al-gina'i sawa, sai zama suna sanya karin sautin muryar waka akan Qur'ani iri ɗaya da iri ɗaya. Ijtira'an 'ala Allahi wa kitabihi, wanda wannan wato jur'a ce ta wurin ido ne da kuma ainihin wato karfin hali wajen shigarwa da littafin Allah da addinin Allah abinda baya cike shi. Wa tala'uban bil Qur'an, kuma wannan wasa ne da Al-Qur'ani. Wa rukunan ila tazil ash-shaytan, da kuma karkatuwa zuwa ga abinda shaytan yake kawata musu. Wala yujizu zalika ahadun min ulama'il islam, wani daga cikin malaman musulunci da dai baya halasta wannan. Wa ma'lumun, malaman suka ce abun sani abu ne sananne, anna tatribu wat talhina zari'atun mufdiya ila hadha isda'an qariban, cewa wannan talhinin da tatribi wata kofa ce da zata kai ga irin wannan yanayin. Falman uminhu, hana shi din kalman imina zara'i ilmusila ilil haram, kama hana duk wata zari'a ce da ke ja zuwa ga haramci, kaman kallon ajnabiya da aka hana kai ja zuwa ga zina, keɓancewa da ita haka, zama a wuraren fira da aka hana dan kai ja zuwa ga gulma da musu da makamantansu, zama a ainihin wato a wuraren da ake barna dan kai kai ga yin barna ko rashin ganin ainihin wato munin barna, kaga duk wannan sabbin zari'a ne a cikin addinin musulunci. To haka wannan ma, fa hadha nihayatu iqdamil fariqaini, Ibn al-Qayyim yake cewa wannan shine karken inda bangarorin nan guda biyu suka sa kafar su. Wa muntaha ihtijajut ta'ifataini, karshen hujojin su kenan, yanzu ya gama kawo mana maganganun ne gaba daya, kusan kace ya gama ruda mu yanzu ko ba haka bane. Sai ya ce wa faslun niza'i, to ga raba gaddama, zai raba gaddama. An yuqala, sai a ce at-taqribu wat-taghanni ala wajhaini, rera karatun al-Qur'ani da gyara murya wajen karanta al-Qur'ani iri biyu ne. Ahaduhuma, na daya maqtadathu at-tabi'a, abinda asalin tabi'al harshen da muryar mutum ta hukunta shi. Wa samahat bihi, wanda kuma yanayin tabi'a ta bada dama a yi shi. Min ghairi takallufin wala tamrinin wala ta'lim, ba tare da daukan wa kai ba, ba tare da an yi horo an yi training ba, ba tare da sai ka zauna an koya maka yadda ake koyar tangimi ba. Ya zama dama haka murya ka take, dama da ka koyi katun Al-Qur'ani irin murya kake nan, da ka zo yi kuma haka kake yi, kuma ba ka fita daga ka'idoji, ba zama kai musamman ka koyi tangimi yadda ake koya din nan ba, aka gaya maka salo da siffa da yadda ake yi ba, ba kuma kana daukar wa kanka da karfin tsiya. In aka ce takallufi shine yin abin da ya saba wa dabi'arka, alal misali mutumin da yake gurgu dingishin nan da yake yana sama yana kasa, dabi'a shi kenan, baya jin wahalar shi. Amma kai da kake lafiyayye, in wani da ke bin ka bashi yazo kaga zai ganka misali, sai ka ce bari ka canza tafiya dan kai ya gane kago wani tafiya da zaka yi, zaka ji kunci a cikin ta, kwaikwayon tafiyar gurgu. Hakan ka kwaikwayi in ina an baka iya ba, hakan ka kwaikwayi watin salan maganar wani, shi yake ce matakalluf. Ina fata mun gane wannan. Hakan ka dauka misali, yanzu ba sallah ta kusa ba, idan arzikinka na yin kayan sallah ne na 3000, sai ka je ka ci bashin 20,000 dan kai kayan sallah, to wannan ma takallufi ne. Ka dauko ka abin da yafi karfin ka, da Hausa za a iya cewa ka daukan wa kai abin da yafi karfin kan ku, dan zaka gane kuran ka bayan sallah ai ko zaka biya 20,000 din a hankali ko a hannun yan sanda. To shine yace bal idha khulliya tab'uhu, idha khulliya wa tab'uhu, idan aka raba mutum da dabi'arsa, wastarsalat dabi'atuhu, ya ainihin wato ya zama dabi'arsa a sake take, wato ya zama mutum yana kan dabi'a ne, dabi'arsa a sake take, an bashi da dabi'arsa a sake ba tare da wani kaidi ba. Ja'at bidhalika at-tatribu wat-talhin, sai zama yana karatun haka murya shi take zuwa. Yanzu misali in ka dauki imamin Makka, misali kamar Sudaisi, Abdurrahman Sudaisi, kaga murya shi tana da wani dadi da tatribi, amma haka take ko magana yake ga magarin magana zaka ji irin wannan. Mu lokaci da muka je aikin haji ya taba zuwa inda muke a Mina, ya mana lacca, haka murya shi take, ba karatun Qur'ani yake yi ba, amma zaka ji murya shi da wannan dandanan dadin da kake ji a karatun shi, ko mun gane, wato ba takallufin ta yake ba. Amma yanzu in wani ya ce sai ya kwaikwayi muryar su da shi, to dama ya fado daga cikin bidawar qurra'i da Bakari ta tauna a cikin dafin, shine cewa mutum ya daukar wa kanshi kwaikwayen muryar wani, har a dinga cewa ai wane yana karatu ne da karatun Minshawi, wane yana karatu ne da karatun Husari, wane ai su da shi yake yi, wane Aliyu Jabir yake, irin yadda musabaka din suke, duk wannan bid'a ne. Ko mun gane wannan da kyau jama'a? Yanzu kuma a ce ai zazzakiya ce, duk wanda ka jira yanzu a garin nan sai a ce ai zazzakiya yake, wai yana karatu da irin muryar Malam Abdullahi Abba. Malam Abdullahi Abba muryar shi tashi ce, ba ta wani yake kwaikwaya ba, to kai ma je kai taka shine kawai, me yasa shi bai kwaikwaita wani ba, kai ina taka take. A ciki yake cewa saboda sahabbai, in ka ce saboda dadin murya ne, a cikin sahabbai akwai masu dadin murya, mun ji irin su ainihin wato Abu Musa al-Ash'ari, akwai Amiru dan Rabi'a, akwai irin su Ibn Mas'udin, duka ƙwararrun alarammomi ne, sun share dadin murya, amma ba mu ji labarin cewa sauran sahabbai na kwaikwayon muryar su ba. Yace to gaba ɗaya ma kuma kankat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ƙarke wajen dadin murya ai, ko kuma ba a ji waɗannan sahabban suna kwaikwayon nashi ba. In fact da suna kwaikwayon nashi da zai ce ne ai na ji kun iya muryata, amma ce musu yake naji kai ma kana da murya mai dadi, ya wannan muryar su daban da tashi kenan. Ko mun gane jama'a? Da haka ba sunna bane wannan kwaikwayon. Amma yace idan aka samu ittifaqan saboda ta'asirin koyo, wani malamin ka ne kai ɗaliban shi ne, to dole sai ya ban maka wani ta'asiri a jikinka, sawa'un ka sani ko baka sani ba, sai da muryar ku tayi iri daya ko muryar makarantar ku tayi iri daya, to wannan babu laifi. Amma takallufi yadda mutane suke, musamman zamun nan baya, mutum zai je ya siyo kasar din Manshawi ya zauna ya shiga daka ya kulle yayi taji yayi taji, sai ya gane duk inda Manshawi ke wakafi sai yayi wakafi, duk inda Manshawi ke yin ya tsaya ya dawo shi ma sai ya tsaya dawo, din da ake irin wannan kariya da canza murya nan da Husari yake, ka san Husari a cikin karatu sai kai ka ji kamar ba shi bane kuma, sai ga duk mutum ya kwaikwayi wannan ya lakanta da ya zauna, to shikenan. Musamman Allah ya ce mai kishi ba mushi danja ba, to haka zai ta zubo su, to duk wannan bid'a ne, dan ana yin danja zai rude ai gaba ɗaya, ko Allah ya tsare mu. Duk dai wannan a cikin abin da muke ambata, an koyar da mutane Qur'ani a bisa manhaji na yan bid'a, wannan gaskiya saboda Allah ana da buƙatar sai an yi wannan wato izalatul bid'a din a cikin manhaji na Qur'ani, kamar yadda aka yi a cikin manhaji na ainihin wato tarbiya game da sufaye, akai buji-buji da su aka zo aka yi a cikin karantarwa, waɗannan malikawa da suke wato kakarin mutuwa aka mai da su baya, aka sa sunna a gaba, ko to haka sai an zo an yi wannan ma akan Qur'ani jama'a, Allah ya tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa fa zalika jaizun, irin wannan karatu ya halasta, gina'in Qur'ani da murya ta dabi'a ba tare da takallufi ba, haka Allah ya halicce ka, zaka ga yana da ainihin wato sauki kuma babu wahala, wanda kuma duk yake yi baya samun wata mashakka. Akwai mutanen da Allah ya musu irin wannan baiwar, duk wanda ya karatu a makarantar Qur'ani ya san wannan, a ajin ku zaka iya tana wani, in kai baka dadin murya to akwai wani ko wata wanda in zai karatu kowa sai ya saurara, saboda Allah ya mushi ko ya mata baiwa, za a ji dadin muryar da malamin mai karba haddar da kowa, haka za a saurara musu, kuma wannan murya ta su haka take, to wannan ba laifi bane. Ina fata mun gane wannan. Wa in aana tabi'atahu bi fadli tazyinin wa tashinin, in ya taimaka wa dabi'arsa da wani rerawa, ƙarin rerawa, kama qala Abu Musa al-Ash'ari lin Nabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Abu Musa ya ga manzo Allah yace law alimtu annaka tasma'u la habbartuhu laka tahbiran, da na san kana ji da na kyautata maka shi iyakar kyautatawa. Wat tahzinu wa man hadahu at-tarab wal hubb wal shauq la yamliku min nafsihi dab at-tahzini wat tatrib fi al-qira'a, ma'ana ya kara da wat tahzinu wa man hadahu at-tarab, ya kuma zama yana karawa da sanya bakin ciki. Wa man hadahu at-tarab, da wanda ainihin wato wannan tarbi ya fuskance shi. Wal hubb wal shauq, da kauna da bege, la yamliku min nafsihi dafa at-tahzini wat tatrib fi al-qira'a, wannan baya iya hana kai shi watin sanya wa masu ji su ji suna jin tatribi wajen karantawa. Wato mutumin da yake da murya mai dadi kuma yake yin abun cikin natsuwa da gyara muryar, to babu yadda zai ka jika tun shi baka ji ka samu wani ainihin natsuwa da ainihin wato yanayi na jin wani ainihin dadi ba. Wannan har mutanen da ba san Qur'ani ba an samu tajarub da suke nuna haka. Wani ma zaka ga Kirista ne, wani ma bai iya Larabci ba, amma in yaji wannan karatu sai ya ji dadi, har ya tambaya wani irin abu ne wannan mai dadi. Ko mun gano wannan ke jama'a, lakin nan nufusa taqbaluhu wa tastahiluhu limuwafaqatihi at-taba, yace kuma waɗannan irin yanayi na karatu na wannan bangare na farko zukata suna karban irin wannan karatun kuma suna jin dadin shi saboda ya dace da dabi'a. Wa adami takallufi, kuma saboda babu daukawa kai a cikin shi. Wat tasannu'i, babu kuma yi da gangan. Fa huwa matbu'un, wannan na dabi'a ne. La mutatabbi'un, ba nayi da gangan bane. Wa kalafun, kuma mutun yana yi ne a cikin kauna da iyawa. La mutakallifun, ba da gangan yake yi ba. Fa hadha huwa alladhi kana salafu yaf'alunahu wa yastami'unahu, wannan irin karatun tartibi mai dadi, gyara murya, yin shi dalla dalla, kowa gwargwadon dadin muryarsa, wanda Allah ya bashi dadin murya har ya sa wasu su ji dadi na musamman fiye da ɗayan, to shine abin da salaf suke yi, ba tare da daukawa kai ba, ba tare da yi da gangan ba, ba tare da kwaikwayon muryar wani ba, shine kuma suke saurara ba sa aibatawa ba sa inkari. Wa huwa taganni al-mamduhu al-mahmudu, shine rera Qur'ani da aka yaba aka ainihin ce abin alheri ne. Wa huwa alladhi yata'assaru bihi at-tari was-sami, shine wanda mai karatu da mai saurare duka suke ta'asirantuwa da shi. Wa ala hadha al-wajhi tuhmalu adillatu arbab hadha al-qawli kulliha, yace akan wannan fassara za a fassara dukkanin hujjojin masu cewa arera al-Qur'ani, dukkan hujjojin su akan wannan za a fassara shi cewa arera irin rera wa salaf, a karanta irin tartilin salaf, a dadada murya irin dadada wa salaf, a sanya murya ta zama tana da dadi, a yi ta cikin natsuwa irin da salaf suke yi. Al-wajhu thani, fuska ta biyu. Ma kana min zalika sina'atan min as-sana'i, shine rera al-Qur'ani wanda ya zama sana'a daga cikin sana'o'i, makaranta ta tangimi kenan ko, walaysa fi at-tab'i, baya cikin dabi'ar mutane. Was-samahatu bihi, kuma dabi'a bata bari a yi shi ba. Balla yahsul illa bitakallufin wa tasannu'in wa tamarrunin, da dai wannan baya yiwa sai da takallufi, daukan wa kai, wa tasannu'in, da yi da gangan, wa tamarrunin, da kuma yin horo sai an yi training. Alal misali jama'a, tafiya da kowa ke yi, akwai tafiya wanda mutumin da tafiye shi sauri ce, to sauri shi ne dabi'a shi, ko mun gane? Akwai mutumin da tafiye shi sai yi ce tafiya a hankali, shi ma ita ce dabi'a shi. Akwai mutum da tafiye shi haka garab 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 ba tsari ko, ita ce dabi'a shi. Amma gudu fa, akwai mutumin da gudu ne dabi'a shi? Duk wanda zai gudu sai ya yi mene, sai ya shirya, sai ya koya, sai ya yi training, in ba haka ba nan da bakin titin nan sai ka fadi. To kamar haka ne, wanda ya zama dabi'arsa yana da murya mai dadi, ko murya mai sauri, ko murya mai kaza, to wannan dabi'ar babu laifi a kanta, duk yadda yake ita dabi'arsa ce. Amma wanda duk abin da zai zama a cikin katin Qur'ani sai an tayi ana gwadawa, ana shan ruwa, ana tara numfashi, ana cewa to ƙara gwadawa ne dan a sanya wani cassette kaga irin yadda yake yi, to wannan ba irin salaf bane. Ko mun gano wannan da ke jama'a, yace kama yuta'allamu aswatul ghina, kamar da ake koyon sautukan waƙe da waka, bi anwa'il alhan, da nau'o'in alhanil basita. A cikin tsarin karatun waka akwai alhanul basita, sune abin da ake cewa melody, wato karin sautin gaba gaba kenan. Akwai kuma wal murakkaba, idan aka hada su da juran su sai su bada alhanul murakkaba ala iqa'atin makhsusa, sai su bada rhyme kenan, su bada ainihin tafa'il daga ainihin autad da asbab, sune melodies. Sai a hada zuwa ga tafa'il, sune ake cewa iqa'at, rhyme da ingilishi, wa auzanin muhtara, sai kuma a bada ainihin dango ko karin waka, mita, bahar shi'r, wanda za a bayar daga waɗannan sautuka wanda suke daga sauti da faduwar sauti, shine harka da sukuni, harka da sukuni, harka da sukuni, a hada su su bada kalmomi na sauti, kalmomin kuma a hada su su bada jumloli na sauti, sune ainihin ma'aunin da ake gwada sauti da su na waka. La yahsulu illa bitta'allumi wa takalluf, ba wanda yake iya wannan sai ya koya da karfin tsiyaya dagi. Fa hadhihi hiya allati kariha as-salaf, wannan sune malaman da suke kyama, wa abuha suka yi Allah ware da shi, wa zammuha suka zarge ta, wa mana'ul qira'ata biha suka ce kar a karanta qur'ani da shi, wa ankaru ala man qara'a biha suka yi inkari ga duk wanda ke gata alqur'ani da irin wannan sura. Wa adillatu arbabi hadha alqawli innama tatanawalu hadha alwajh, dalilan da aka kawo na cewa haramun ne da alqur'ani, to su kuma za a fassara su ne da irin wannan rerawa, kaji gaba daya ya hada mana dalilan. Wa bihadha tafsilu yazulu al-ishtibah, kin akai wannan dalla dallan, to duk wani rikici sai ya kau, wa ya tabayyana sawabu min ghairihi, sai a gane gaskiya daga kuskure. Wa kullu man lahu ilmun bi ahwali salafi ya'lamu qat'an, duk wanda ya san tarihin yanda salaf suke abubuwan su ya san qat'an, kai tsaye qat'an ya sani cewa annahum bura'un min al-qira'ati bil alhani al-musika al-mutakallifa, cewa salaf sun barranta daga irin wannan karatun da ake yi na ainihin musical karatu, allati hiya iqa'atun wa harakatun mawzunatun ma'dudatun mahduda, wanda yake shi da karin murya da karin sauti da ainihin wazani sananne da ake kirgawa. Wa annahum atqalillahi min an yaqra'u biha, cewa salaf tsoran Allah su yafi karfin yabarsu su yi irin wannan karatun Qur'anin. Wa yusawwighunaha, tsoran Allah su yafi karfin yabarsu ma su yi irin wannan tunanin. Wa ya'lamu qat'an aidan, wanda dai ya san salaf ya san cewa kanu ya qara'una bitahzin wa tatrib, tabbas suna karanta qur'ani da murya mai sanya tashin hankali da sanya natsuwa. Wa yuhassinuna aswatuhum bilqur'ani, kuma suna sanya ainihin dadada muryar su wajen katun qur'ani. Wa yaqra'unahu bishajan taratan, suna karanta shi wani lokaci da yanayi na bakin ciki. Wa bitarabin taratan, da kuma yanayi na farin ciki wani lokaci. Wa bishauqin taratan, da yanayi na ainihin bege wani lokaci. Wa hadha amrun madhkurun fi tibai, fi tibai tafasiluhu, fi tibai tafadihi ko taqadihi, wannan wani al'amari ne da yake markuzun fi tibai taqadihi, a cikin dabi'an mutane ake samun yanayin shi. Wa lam yanha anhu shari'u ma ashiddati taqadi tibai lahu, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana wannan ba sare da tsananin wato yadda dabi'an mutane take hukunta haka. Bal arshada ilaihi, yayi ishara zuwa ga wannan, wana daba ilaihi ya kwadaitar. Wa akhbara an istima'illahi liman qara'a bihi, kuma ya bada labarin cewa ma Allah yana sauraron wanda ya karatu da haka. Wa qala, annabi yace laysa minna man lam yataganna bil qur'an, wanda duk baya rera qur'ani ba mu bashi. Wa fihi wajhani, akwai fuska guda biyu game da fassara wannan. Ahaduhuma, ta farko, annahu ikhbarun bil waqi'i alladhi kulluna naf'aluhu, cewa wannan yana bada labarin waqi'in abinda dukkanin mu muna yi, cewa muna taganni da qur'ani waɗanda ba sa yi ba sa cikin mu. Ko kuma wasani fassara ta biyu, annahu nafiyun li hadi man lam yaf'alhu an hadihi wa tariqatihi sallallahu alaihi wasallam, annabi yana kore cewa duk wanda baya rera qur'ani, to annabi yana kore mishi zama a cikin shari'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani gyara da aka yi min ajiya bayan mun tashi, dan uwa mallam Shitu shine ya tunatar da ni wannan gyara, Allah ya saka mishi alkhairi, game da wani hadisi da muka karanta lafazi a baya da yazo da ma azinallahu li shay'in ma azinallinabiyyin hasanat tarannum bilqur'an, at tarannum lafazin da yazo da tarannum lafazi ne ainihin munkari gaskiya ne wannan gyaran da ya Allah saka mishi da alkhairi malam Albani a cikin Abdaifa lamba ta 6640 ya tabbata.